الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Juma'a ne daidai da daren 19 ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1435, daidai da 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine cassette na 11 wanda muka yi wa lamba da ke daga cikin jeren giyar sharafage da shimfiɗa da muke wa karatun littafin Sharhus Sunna واللفر الإمام أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد البغوي الفراء الله ملوك كنسر كي غافر تامش إذن جماعة بسمان تابا منا تتونا وتمسحلا ودى إتتي كالككري كان أبو بوان دا مكيهدو من تبتا دا وننشم فدا بيانا سوني waɗanne hanyoyi ne malaman ahlus sunna suke bi domin kyakkyawar fahimtar da ake ganin su da ita dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam? Muka ji cewa hanyoyi ne waɗanda suke tabbatattu kamar ainihin guda 8. Waɗannan hanyoyi idan ba a manta ba, na karanto su kuma na yi mana bayanin da dama daga cikinsu. Ka'ida ta farko dai ita ce fahimtar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa hasken fahimtar littafin Allah madaukakin sarki. Abinda wannan magana take nufi shine kar ka sake ka fahimci wani abu wanda yayi karo da alqur'ani kuma ka danganta wannan zuwa ga sunna. Idan har aka samu karo, to ɗayan abu biyu ya faru, ko dai bai tabbata hadisi ba balle ya zama sunna, domin sunna tana da ƙarin ma'ana akan abin da ake nufi hadisi. Sai in abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a danganta shi, sannan ake kiran shi hadisi. To sannan in aka dubi abin da wannan hadisin yake ɗauke da shi, ya yi daidai da fassara ta gani kuma ba abu ne wanda aka shafe shi ba, to sai a kira wannan abin sunna. To in ya kasance bai inganta ba, to kaga ba sunna ce ta annabi ba, don haka ba ta karo da alqur'ani ba, ra'ayin wasu masu magana ne. Na biyu, lallai ne ya zama kayi kyakkyawar fahimta ga wannan abin tukuna, kai ya zama kayi zarbabbin fahimta, don haka yanzu zarbabbin fahimta ce take karo da ainihin alqur'ani. Sai dai anan ina so in tunasarshe da jama'a cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita kanta tana da ikon ta zo da wata shari'a ta kafa ta wadda yake babu labarin ta ko misƙala zarratin a cikin alqur'ani. Matukar haka ta faru, to ba abu ne wanda ainihin za a yi musun shi ko kuma ainihin a yi inkarin shi ba. A ƙarƙashin wannan maganar, ba muna cewa ba ne duk abin da za a samu a hadisi sai ya zama akwai shi a qur'ani, ya zama bai yi karo da Qur'ani ba. Kenan in ya zama ƙarin ilimi ne, ƙarin ibada ce, ƙarin doka ce, ƙarin shari'a ce ta zo, wannan ba karo ba ne. Amma Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah ɗaya ne, to da za a samu wani hadisi da zai ce Allah biyu ne ko uku ne ko komai Allah ne? In dai har ka tsaya kai wa hadisin kyakkyawar fahimta haka, to sai a ce ba hadisin annabi ba ne, domin kaga ya yi karo da abin da Qur'ani ya zo da shi. Ina fata an gane. Amma Qur'ani ya bayyana waɗanda za a baiwa zakka. Misali a ce sai hadisi ya zo da ƙarin wasu waɗanda za a baiwa zakka waɗanda babu su a Qur'ani, wannan ba karo ba ne, ƙarin bayani. Ina fata an gane. Sannan na biyu, muka ji cewa duk lokacin da kake so ka yi wa hadisan annabi kyakkyawar fahimta, to a duk matsalar da kake tattara hadisan, ka yi ƙoƙarin iya ƙoƙarin bincikenka ka tattaro hadisan matsala ɗaya ka tara su wuri guda. Misali za ka yi bayani dangane da sallah, to ka yi ƙoƙarin tattaro hadisan sallah. Za ka yi bayani dangane da azumi, ka yi ƙoƙarin tattaro hadisan azumi. Za ka ga cewa hadisan ba sa karo, sai dai wasu sun zo ne su bayyana falalar buɗe baki, wasu kuma sun zo ne su bayyana irin addu'ar da zikirin da ake lokacin buɗe baki, wasu hadisan sun zo ne don su bayyana falalar ciyar da mai azumi, wasu hadisan kuma sun zo ne don su bayyana falalar sallolin dare, wasu hadisan sun zo ne don su bayyana irin yadda Allah yake daura shedanu a cikin watan azumi. Sai kaga hadisan kaf ba sa karo da junan su, amma an ka dauki kwaya daya ka nemi ya biya maka bukata, to ba zai samu haka ba. To sakamakon haka sai kaga wasu abubuwa suna tatahowa na kuskuren fahimta. Sannan hanya ta uku ita ce, dukkanin hadisan da ake gani a zahiri sun yi karo da juna, to ka bi matakin da malamai suka kawo, waɗanda matakai ne guda hudu kamar yadda na gabata. Matakin farko shine ka yi kokarin tabbatar da ingancin hadisan. In ya tabbata sun inganta, sai ka tsallaka zuwa mataki na biyu, sai ka gano ma'anarsu gaba ɗaya, domin ka'idar take cewa ihmalun nassaini aula min ihmali ahadihima. Kai aiki da nassoshin biyu, maganganun annabi guda biyu kai aiki da su, to ya fi maka riba, ya fi maka alheri fiye da a ce kai watsi da ɗaya ka ainihin ɗauki ɗaya. Hanya ta uku ita ce, in kana da sanin tarihi, to sai kai ƙoƙarin gabatar da wanda annabi ya faɗi daga baya akan wanda annabi ya faɗe shi tun farko, kenan wanda ya zo daga ƙarshe ya shafe wanda annabi ya faɗi a baya. Wannan sai in ka gaza haɗa su tukuna. To hanya ta hudu kuma ita ce muka ce at-tarjih, wato sai kai ƙoƙarin karkatuwa zuwa ga ɗaya daga cikin su ta hanyar gano waɗansu dalilai daga cikin dalilai na ilimin usulul fiqh waɗanda malamai suka bayar, waɗanda zaka dubi yo ai wannan hadisin ma tun farko ba karo suke da juna ba, ashe domin wannan magana annabi ce ta sabawa aikin annabi, ko kuma a ka bi hanya ta malaman hadisi wajen gano cewa wannan hadisin to ai tunda ka kasa hada su kuma ka ainihin wato kasa gabatar da wani saboda babu tarihi a ciki, shikenan sai ka gabatar da wanda ya tabbata cewa sahihi ne, a bisa wanda ya tabbata cewa hasan ne, shikenan sai ka hukunta shi da gurgurdan yadda muka ambata. To in abu ya fuskara kuma shine sai a tsallaka zuwa ta biyar din, ita ce at-tawaqquf, sai ka aje hadisan gefe guda sai ka ci gaba da bincike. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mun ji cewa hanya ta hudu din ita ce hanyar ma'rifatu nasikh wal mansukh, kayi kokarin sanin hadisan da suka shafe, kayi kokarin sanin waɗanda aka shafe. In ba haka ba za ka zo kana ta gina wa mutane dokoki waɗanda an riga an shafe su. Sannan na biyar shine ma'rifatu asbabi wurudil hadith, kowane hadisi musamman daga cikin hadisan da suke ɗauka wata kurman ma'ana, to za ka iya bincikawa ka iya gano me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a wacce munasaba. To kun ga wannan maganar jama'a ina jin ita ce za ta taimaka in fara hasashen amsa wata tambaya da ido na ya kai gare ta, cewar a cikin bayanai ran nan ina magana cewa ai taka iya yiwuwa a samu hadisi wanda yake da'ifi a cikin sahih al-Bukhari, wayan shi'a sun yi manna da wannan. Ka daina magana yan shi'a, kana wahalar da kanka ne. Abinda za a ce dama sun yadda da sahih al-Bukhari ne, ba su yadda da sahih al-Bukhari ba, saboda haka a wurin su da'ifi ne kawai, wai abin dama da zai zama musu shubha in suka ji mun ce yo, amma in muka ce akwai da'ifin hadisi a cikin Bukhari me muka faɗi ran nan, muka ce magana ce ta malamai. In kai kana daga cikin su ka shiga, in baka daga cikin su ka kauce, ba magana ce ta ahlus sunna mutlaqan ba, a malaman ahlus sunna ma sai malaman hadisi. So in ka shirya baka iya shiga cikin su, to kai lasta min al-iri wala min an-nafir, baka daga cikin malaman ahlus sunna, baka daga cikin jahilan ahlus sunna, kai dan shi'a ne, kai tun farko kaga murna kai kake yi. Ba abun murna bane dan an ce an samu da'ifin hadisi a cikin littafi ko da Ibn Majah, to amma kaga duk wanda yake murna da an samu da'ifin hadisi a wuri kaza, to ya nuna tun farko sindiki ne shi, saboda murna ake a samu shari'a annabi ta tabbata. So akwai abubuwa waɗanda suke na malamai ne, kuma kai yanzu in ya zama duk abin da ke cikin Bukhari gaba ɗayan shi, shi kanshi Imam al-Bukhari akwai abubuwan da ya rubuta su, sai in ka je wurin malamai za su gaya maka menene Bukhari yake nufi da sahih al-Bukhari. Shi yasa muke irin wannan muqaddimar ai, menene Bagawi yake nufi da wannan littafin, to Imam al-Bukhari da ya rubuta sahih al-Bukhari me yake nufi da sahih al-Bukhari, yana nufin kowane hadisi ne yake nufi sahihul bukhari ko yake nufi sahihi ko ko menene kaje ka saurari mukaddimar mu wanda muka yi kusan awa 3 ko awa 4 da rabi wanda mun sanya mata mukaddima ta sahihul bukhari din mun bayyana wannan so shawara da nake bai wa daliban ilimi dalibai ba sa itibai da menene ɗan shi'a suke cewa menene ɗan bid'a suke cewa ana maganar menene na maganganun daliban ilimi kuma ka bayan shi'a ɗan siyasa ko kun fahimta ɗan siyasa yau ba ɗan siyasa ba misali menene kake murna a ce kaza bai tabbata daga annabi ba kaza bai tabbata daga annabi ba shikenan sai kai murna ɗan siyasa ne suke irin wannan Allah malaukakin sarki ya kiyaye saboda haka a ma'rifatu asbabi wurudil hadith sanin a wacce munasaba shine maganar da nake kamar mutanen da suke zuwa su rinka yanka kaset din mu mutun ya yanki kaset da ya ce ai ga Albaniya ce ka ba sai a ce a'a a sa kaset din gaba ɗaya a ji a wacce munasaba ce Albaniya faɗi magana amma ba haka ba yanzu in ka ɗauko Qur'ani ka datso wata magana haka ka ciro ta sai ka iya cewa ai Qur'ani ma ya tabbatar da cewa Allah ɗayan alloli uku ne zaka iya datso inna Allah salisu salafati wannan akwai Qur'ani ko babu to in kace to gashi Qur'ani ma ya tabbatar da cewa Allah ɗayan alloli uku ne sai a ce a menene a kafin nan menene a bayan nan haka iyakar magana take saboda haka inda zaka je ka dauko kawai a ai Albani ma ya ce akwai hadisi da'ifi a cikin sahih al-Bukhari hakan nan kawai ya faɗi magana ko ko ya faɗe ta ne fi ma'rid kalamin a cikin wasu maganganu ne waɗanda sai ka saurari maganganun tukuna zaka ji shi yasa ɗaliban ilimi ku nutsu kar a rinka buga kanku lokacin kula ƴan shi'a da wannan hayaniyar tasu ta wuce sai dai a yi musu raddi irin na harbin jaki shine yanzu ana dandaka ne ta abin da yake karasa rumurmutse duk wani ɗan bid'a shine a cikin shekaru 30 da suka gabata mun yi da'awa akan bid'o'in ƴan ɗari ko ƴan shi'a da duk wani zindiki mun gama da su yanzu matsalar ita ce abinda muke ta kiran ƴan uwanmu malaman ahlus sunna yanzu ba lokaci ne na a tsaya a shagaltu da waɗannan zindikai da waɗancan marasa kunya da waɗancan kaza yanzu lokaci ne na a zo a sanya littattafai a rinka karantarwa to shine an yi musu dandaka ta karke kenan bayan an gama tone asiran duk munanan aqidojinsu sai kuma a ce to ga sunnar annabi din shine hakikanin ma'anar izalatul bid'a wa iqamatus sunna amma an kuma ya zama har yanzu kuke nan maganganun ƴan shi'a kullum maganganun ƴan dariqa kullum maganganun suwa mutanen da munafincin su ya kai yanzu fada suke da junansu kuma kafallahu almu'minina alqital wancan ya harbi wancan da magana wancan ya zagi wancan da magana wancan ya kirkiri hadisan ƙarya ya yarfa akan wancan ba sai ku ci gaba da karantar da sunna ba so ku kiyaye ba a bata lokaci akan waɗannan shi yasa da yawa daga cikin sakarkaru waɗanda ba su fahimci inda da'awarmu take ba kullum wai a yanzu da awar Albani yanzu ba magana ƴan dariƙa ba magana ƴan shi'a kai abin da ya dame ta kenan mu mun zo ne dama don da'awar ƴan dariƙa da ƴan shi'a mu mun zo ne don mu yaɗa sunna amma somewhere along the line sai aka samu akwai wasu bid'o'i shine muka sa hannu fafafaf muka bubbuge su shine yanzu ake karrara littattafan ahlus sunna a karantar abinda da'awarmu ta gada kenan amma za mu yi ta wa'azi ne duk inda muka je mu ne za mu yi wa'azin dariƙa za mu yi wa'azin shi'a za mu yi wa'azin kaza a'a sai dai ana cikin ma'arad ana cikin karatu sai ka ji an dan taɓa wata bid'a an dan faffalla mata mari shikenan kawai ƙwarai da gaske ina fata an gane to haka nan ma'rifatu gharibil hadisi sanin ilimi dangane da wasu kalmomi da ba a saba jin su a gama garin larabci ba waɗanda suka zo a cikin hadisi kai kokari ka san ya ake bi da waɗannan kalmomi mun yi bayani insha Allah sannan fahimu sunna ala dawil athar salafiyya an sahabati radiyallahu anhum ajma'in sanin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma fahimtar sunna annabi a bisa hasken yadda sahabbai suka fahimce ta sannan sai kuma ar-ruju' ila kutubi shuruh komawa zuwa ga littafan sharhohi to littafan sharhohin nan ba ku manta ba ita ce matsala wadda take tana da matukar muhimmanci wadda ainihin na bada muhimmanci dangane da ita dangane sharhin waɗannan maganganu da ne ta bayani akan su kusan kwanaki 4 ko 5 ka samu littafin dawabit muhimma li husni fahmi sunna wallafar professor abi unais abi anas Unais dan Ahmad dan Tahir malami ne professor ne a Jami'ar Islamiya dake Madina a yanzu Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri littafin sharhi nayi bayanai masu yawa dangane da littafin sharhi zan takaita bayanai na ne akan cewa littafin sharhohi da muka yi ta ishara akai cewa gaskiya saboda Allah littafin sahihi al-Bukhari littafi ne wanda yake shine mafi girman daraja a wurin ainihin ahlus sunna baki daya a cikin ainihin wato duniyar musulunci a ƙarƙashin wannan littafi da a ce ya samu wani bijimin malami irin Imam al-Bukhari mai aqida da tunani irin na Bukhari to da littafin zai fi armashi to amma sai aka samu ainihin akasin haka kamar yadda muka yi bayanai waɗannan bayanai sun ainihin wato fito da abubuwa ƙarara ƙwarai da gaske idan ba ku manta ba nazo muku da wannan littafi sharh kitab at-tauhid min sahih al-Bukhari na malam Abdullahi dan Muhammad dan Gone ma wanda nace tsohon professor ne a Jami'ar Islamiya dake Madina sannan kuma ya fahimci wannan matsala tun da dama fagen shi ne yayi maganganu masu yawa waɗanda ainihin wato suke nuna maka haƙiƙanin al'amari gaskiyar magana da na faɗi zan dan karanto mana ne kawai cikin mujalladin farko a shafi na 29 a fakara ta ƙarshe inda yake cewa waliza ara min alwajibi an yatawalla sharh hadha alkitabi alladhi allafahu zalika arrajul as-salafi alfahimu lilhaqq tamam alfahmi man huwa ala nahjihi nahj almuallif fil aqida yace dan haka ni ina ganin yana daga cikin wajibi a samu wani wanda zai dauki nauyin sharhin wannan littafi na sahih al-Bukhari wanda wannan mutumi al-Imam al-Bukhari ya rubuta shi wanda yake shi mutumin salafi ne a wajen fahimtar shi fahimta ta gaskiya da yake akai man huwa ala nahj al-muallif fil aqida wanda ya zama aqida su iri ɗaya da Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari salafi ne amma duk waɗanda suka yi sharhin har zuwa bugawar da aka yi na yanzu tun daga su Karmani Muhammad ibn Yusuf da sauran ainihin malamai waɗanda suka biyo baya su al-Imam ibn Battal da ibn Abi Jamra da makamantan duk malaman da kake jin muke karanto ta'aliqat din nan nasu a cikin Fathul Bari su ainihin wato al-Imam Zain ko ibn al-Munir duk waɗannan aqidojinsu wajen al-asma wa sifat ba iri ɗaya ne da na Bukhari ba dan haka nace Fathul Bari babban madogara ce dangane da sanin sharhohin hadisai da abin da ya shafi ainihin fiqhu da tarihi da jar'u wa ta'dil amma wajen sanin ilimi na ainihin al-asma wa sifat to gaskiya ba zai zama cikakkiyar madogara ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a wannan shine dan takaitaccen bayani wanda ya kamata in karasa dangane da abin da ya shafi sharhin Bukhari kuma kamar yadda za ku fahimta haƙiƙa maganganun duk da ne na takaita su ne domin ba zai yiwu in yi ihata in kewaye duk wasu sharhohi na Bukhari ba amma iyakacin dai waɗanda na sani na yi ƙoƙarin ɗan tattauna maganganu a kai sai kuma sharhin sahihi muslim shi ma kamar yadda masu bibiyar karatuttuka na a hankali lokacin da nazo zan fara karatun sahihi muslim nazo da wasu sharhohi masu yawa daga ciki akwai wannan al-mu'lim bi fawaid muslim wannan sharhi al-imam al-maziri yayi shi al-imam al-maziri ba maliki ne a wajen mazhaba a wajen aqida ta al-asma wa sifat kuma mutum ne wanda yake ainihin bin aqida ta ash'ariyanci kuma ya fara shi bai karasa shi ba Allah ya dauki ran shi al-qadi iyal yazo ya kammala shi ya sanya mishi ainihin wato ikmalul mu'lim sannan Nawawi kuma yazo ya dauki ainihin wato wannan littafi ya dan yi gyare-gyare akai ya gina nashi shine al-minhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj to gaskiya dukkan turka tana tukewa ne akan sharhin sahihi muslim na al-imam an-nawawi ku duba mana nan za ku ga ainihin ga wasu abin nan ga sunan nan hanjan su sunan an kasa yawa ga sunan guda uku sharhin abin nan sahihi muslim na wannan dukkan turka tana ɗariya ne akan sharhin nan na sahihi muslim na al-imam an-nawawi domin abin da ya faru gaskiyar lamari al-imam an-nawawi za ku kwaso su dukkan su ne al-imam an-nawawi al'amarin shi ya ruɗa mutane da yawa shin al-imam an-nawawi salafi ne shi ko khalafi ne shin imam an-nawawi din nan ash'ari ne shi ko menene ne shi domin abubuwa da yawa ne sun bayyana a cikin sharhin nashi da yake ba zama muka domin mu yi drasa wafiya cikakken tarihi ne na Nawawi a Nawawi malami ne musulmi ne kwararren malami kuma daga cikin malaman ahlus sunna ya girma a hannun malaman shi a irin waɗannan zamanna daidai lokacin da abubuwa suka fara gurɓacewa don haka wannan gurɓata ta same shi a wajen karantar da shi to amma bayan da ya karatu ya bunƙasa haƙiƙanin al'amari ya tabbata akan manhaji na ahlus sunna kuma as-salafiyyun to amma haƙiƙa ne saboda irin waccan barbara da ya samu tun yana ƙarami to ta rinka bayyana ana ganin ire-iren waɗannan abubuwa a cikin sharhin shi ne na sahihi muslim me nake nufi bari mu ga misali daya imamun nawawi a cikin wannan littafin in yazo yana abbara yana bayanin aqidar salaf game da ayoyin sifofi sai ce salaf sun tafi ne akan tafwidul ma'ana wannan mummunan kuskure ne kowa ya natsu da kyau musamman daliban ilimi salaf ba sun ce ayi tafwidul ma'ana bane shine in aka ce yadullahi abinda salaf suke cewa sai su ce hannun Allah sun fassara ayar kenan to sai su ce wannan aya ta tabbatar da Allah yana da hannu to yaya hannu yake sai su ce sun fawwala ga Allah ba za su ce komai ba to tafwidin kaifiyya ba tafwidin ma'ana ba shine salafiyya suka akai to su Nawawi da su Ibn Hajar da su Al-Qadi Iyal da dayawa daga cikin waɗanda suke ɗibo maganganu su danganta ga salaf sai su ce salaf suna kan tafwidi ne dangane da ma'anoni na siffofin Allah in aka ce suna tafwidi shine kenan in an ce yadullahi to tun farko salafi ba zai ce hannun Allah ba in yazo sai dai ya irin wannan magana da kake ji masu tafsiri a ƙasar musulmi yadullahi fauka aidihim sai ce ban faɗa ba kuma ba zan faɗa ba wuce mu je ba zai fassara ayar ba shine ya fawwala gaba ɗaya shi ba zai ce komai akai ba ba haka salaf suke ba salaf suna fassarawa sannan su cire fassarar ma'anar da fassarar ta hukunta shine ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa salaf sai su ce Allah mai rahama yana saman al-arshi sai su ce wannan aya ta tabbatar da Allah yana saman al-arshi to yaya yake a saman al-arshi sai su ce ba mu sani ba me yasa saboda bai bayyana ba amma tunda dai ai yace 'ala al-arshi istawa sai su ce ya daidaito akan al-arshi sai su ce wannan aya ta tabbatar da Allah ya daidaito ainihin akan al-arshi ina fata an fahimci wannan ma'ana sun tabbatar da abin da ya zo a cikin ayar ba sa kyamar faɗi kun fahimci wannan da kyau jama'a to amma su kwatanta yadda abin yake fa sai su ce ba za su yi ba a nan ne suke tafwidi don haka ina fatan karkaje ka faɗa cikin zamiyar yan bidi a wani lokacin a nuna ma wani littafi na wani mutumi ash'ari ya ce maka ai gashi salaf suna tafwidul ma'ana ne sai ka ce a'a salaf suna tafwidin kaifiyya ne amma salaf ba sa tafwidin tafsiri da ma'ana suna fassarawa kuma suna cire ma'anar amma in aka ce su kwatanta ma'anar sai su ce wannan kuma sun fawwala ga Allah ina jin wannan bayanin zai taimake ka wajen ka gane ko to kaji kuskuren da al-imamun Nawawi ya shiga wannan kuskuren bai mai da shi kafiri ba wannan kuskuren bai mai da shi jahili ba wannan kuskuren bai cire shi daga cikin ahlus sunna ba wannan kuskuren bai cire shi daga cikin yan salafiyya ba dan haka gaskiyar lamari al-imamun Nawawi ya tabbata ahlus sunna ne salafi to koda kaga wasu suna siffanta shi da ash'ariyanci kamar yadda zaka ga irin su Ibn Subki malam Abdul Wahhab dan Abdul Kafi ko malam Abdul Kafi dan Abdul Wahhab da zaka ga suna yi wannan kuma kungiyanci ne irin nasu kamar yadda a nan garin abun mamaki muka ji yan dariƙa suna cewa wai Ibn Taymiyyah ma dan dariƙa ne to kaga wannan ita ce kalma mafi ban mamaki a cikin tarihin Ibn Taymiyyah a ce Ibn Taymiyyah dan dariƙa ne na Qadiriyya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka ina fatan dan uwana ka samu wannan littafi ad-dala'ilul wafiyya fi tahqiq aqidati al-imam an-nawawi as-salafiyyatin am khalafiyya ma'ana dalilai gamsassu game da tabbatar da cewa shin aqidan nawawi aqida ce ta salafiya ko kuwa aqida ce ta ƴan baya-baya waɗanda suke nalatattu. Gaskiyar lamari nawawi salafi ne insha Allah ta'ala. Da abinda za su gani a littafin shi, abinda malamai suka ce ka ɗauka matsayin kuskure ne wanda kamar yadda muka yi bayani mutum ne ya ginu ya tashi a cikin wani abu, amma saboda ƙarfin shari'a ta Allah madaukakin sarki da kuma ƙarfin ilimi da Allah ya bashi, yayi iyaka kokari ya kwaci kanshi daga cikin waɗannan abubuwa. Dukkanin mu da aka haife mu a yanayi irin waɗannan wanda yake kewaye da abubuwa na kurakuran rayuwa na bid'o'i na al'adu, ba a rasa irin wannan a farkon rayuwar mu. Shi yasa ba wani wanda zai bugi kirji yace shi ba inda wata bid'a bata taba gegara shi ba, sai dai ƴaƴan da za a haife su a cikin tarbiyya irin ta ahlus sunna, to waɗannan su ne za a iya cewa sun ketare. Amma in dai ka shawo rayuwa ire-iren tamu ɗin nan ta shekarun sa'o'ina da makamantan mu, wallahi ƙarya kake ka ce akwai bid'a da bata taba gegara ka ba, sai dai kuma Allah ya maka gyaɗar dogo kashi, sai dai kuma lokacin ma kai ba kai ne a bisa ilimi da cewa ka gamsu a kai ba, kai ne kawai da takalidi. A lokacin da Allah zai zanya wadata ka da ilimi, sai ka balle wa duk abin da ba daidai ba, wannan ya tabbatar da cewa ashe shari'a kake so. Na haka jama'a, gaskiyar lamari sharhohin sahihi Muslim kusan kaf dinsu sun samu matsaloli ire-iren waɗannan, waɗanda ina jin tsoron in iya ce maka akwai wani sharhi kwaya ɗaya na sahihi Muslim wanda za ka iya mai da shi ainihin madogara in ba wasu sharhohi da aka samu malamai sun zo sun yi su daga baya-baya ba. Kaga dai daga cikin sharhohin sahihi Muslim akwai ainihin wato sharhin al-Mufhim lima ashkala min talkhisi kitabi Muslim, al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas Ahmad dan Umar dan Ibrahim malamin Qurtubi mai tafsiri. Wannan malami malamin hadisi ne, ya kware da larabci, ya kware da tarihi, ya kware da ilimin hadisi, amma shi ma yana da aqida ba ash'ariyar aqida. To da yazo yi talkhisin sahihi Muslim, yayi average version of the sahihi Muslim, wato ya bada kamar summary. To shikenan sai kuma dalibai suka ce sharhin shi, da yazo yin sharhi sai waɗannan abubuwa na aqidojin shi karara suka bayyana ainihin a cikin wannan littafi. Kenan wannan littafin a babin sanin al-asma wa sifat ba zai taba zama madogara ba. To sai dai kuma akwai ainihin wato sharhin mukhtasar na ainihin sahihi Muslim wanda al-Hafiz Abdul Azim al-Munziri mai littafin at-targhib wa tarhib yayi. Shi wannan sharhin Abu Tayyib yayi shi Muhammad Siddiq Khan, Muhammad Siddiq Hassan Khan, wannan malami India da kanshi ya faɗi, yace an haife shi ne ainihin a garin Kanwija ta ƙasar India a lokacin da ya rubuta wannan littafi, a lokacin ma yake cewa shekarar shi 50 a duniya. Wannan littafi mujalladi 8 ne. Wannan malamin salafi ne, salafiyyal aqida, salafiyyal manhaj. To wannan sharhin nashi shi kadai ne daga cikin sharhohin da suka gabata wanda yake bai wuce shekaru 200 da rasuwa ba, wanda zai iya zama madogara game da abubuwan da yake faɗi dangane da al-asma'u wa sifat, tare da cewa shi kuma sharhi ne na muhtasar, takaitacce ne, don haka shi ma a takaice ya ainihin yi sharhin. To amma daga baya-bayan nan, kamar yadda kuka gana fara ishara, akwai babban malami الشيخ العلامة محمد ابن العلامة علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي ونن ببما لمي متومين قصر إثيوبيا ني أسلينشي أما ينزي لكترا ني أما كرانت دار الحديث الخيرية لكي مكة يا ربو تعيني شرح صحيح مسلم كما يدى أكا غنيشيني نمير مدوغرا واندا منا كراتين صحيح مسلم مقدمة كأيدي مجلد بيويتا يسن يامت قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. شي كان شي اتكن مقدمة شي اي اشارة وانا ما قنقنو وانا يتكي مقدمة قرة عين المحتاج واتو ابن دزي سنية يزوج يركوي حسكك ادا مبكا تون صحيح مسلم. شي كما شرح النصحيح مسلم يسن يامش البحر المحيط الفجاج واتو تيكو ود تكي ويا دونيا kuma wadda take cike da ambaliya da igiyoyin ruwa. Fi sharhi sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, to gaskiyar lamari da dukkanin adalci wannan shine sharhin sahih Muslim wanda insha Allah zan iya bugun kirji in ce maka madogara ne akan komai, madogara ne game da lugha dake cikin sahihi Muslim, don malamin kwararre ne wajen lugha, madogara ne dangane da tarihi, dangane da takhriji, dangane da hadisai, dangane da tahqiqi da tahririn mas'alolin fiqh. Wajen abin da ya shafi aqida kuwa, wannan duk duniyar da ke rayuwa a yau ta sallama mishi, kuma an tabbatar da cewa ba a taɓa wa sahihi Muslim sharhi da ya kusanci wannan ba. Allah maraukakin sarki ya saka mishi da alheri. Saboda haka wannan sharhi yana iya zama ainihin babbar madogara wadda al'umma za su mai da shi ainihin abin dogaro da ikon Allah insha Allahu ta'ala. Na biyu ko kun ce ainihin wato na uku sai sharhohin Abu Dauda. Daga cikin sharhohin Abu Dauda gaba daya jama'a, in takaita mana in banda sharhin Ma'alimus Sunan wanda ainihin al-Imam Ibn al-Qayyim yayi, wato Tahdhibus Sunan, afwan Tahdhibus Sunan, shi kadai ne zai iya zama madogara ga duk abin da kake nema game da ainihin Abu Dauda. To shi kuma sharhi ne wanda ya shi mukhtasar, sai kuma ainihin sharhin da shi ma al-Imam Abdul Azim yayi shi, wato al-Imam al-Munziri shi ma yayi ainihin wato sharhin Sunan Abi Dauda, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. To wannan sharhin shi ma yana iya ainihin zama madogara, tare da cewa ainihin takaitaccen sharhi ne shi ma, gashi mukhtasar Sunan Abi Dauda gashi nan da dan sharhohi da yan ta'liqat da yan abubuwa waɗanda yan kaɗan ne haka gashi al-Imam al-Munziri yayi. Sannan Nawawi ya fara wa Abu Dauda sharhi ya kwanta ya rasu. Kun gan shi gashi mujalladi ɗaya aka buga shi, al-ijaz fi sharhi sunan abi dauda sajistani, Nawawi ainihin wato ya fara sharhin shi ya rasu. To wannan kuma sharhi ne takaitacce kwarai da gaske, wanda shi kanshi Imam Nawawi din bai kai ko ina ba a cikin ainihin wato sharhin ya kwanta ya rasu. Ala ayyati hal, indai ana maganar sharhohi ne dangane da sunan abi dauda, to babu shakka sharhohi da malamai suka yi suna nan da yawa. Akwai littafin Aunul Ma'bud, Baghlul Majhud da Fathul Wadud, duk waɗannan sharhohi ne na sunan Abi Dauda. A ɓangaren abin da ya shafi fiqhu, babu laifi da Aunul Ma'bud da sanin mazhabobin malamai, amma shi kanshi sai kai takatsantsan wajen abin da ya shafi al-asma'u wa sifat. To sannan sai kuma ta'liqat din ainihin wato Fathul Wadud na sharhin Abi Dauda, wanda ainihin Abul Hasan As-Sindi yayi, wannan babu laifi da ya zama madogara dangane da abin da ya shafi aqida ta al-asma'u wa sifat da ainihin abubuwan da suke biyo bayan waɗannan. Gaskiya akwai wata magana wadda bai kamata in saka ya ta ba ko kaɗan. Wannan wani sharhi ne na sahihi Muslim, wanda ɗan uwa kuma abokin wannan malamin, wanda daga gari ɗaya suka fito, kuma kusan sun yi karatuttuka a wurare daban-daban waɗanda suke suna da alaƙar malamai ƙwarai da gaske. Amma gaskiya ko kaɗan sharhin shi wannan malamin bai kusanci na wannan ba. Gashi sharhin sahihi Muslim mai suna Al-Kawkab al-Wahhaj والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج غاشي الشيخ محمد الأمين ابن عبد الله الأرومي العلوي الهرري الشافعي وانا معلم ينا نندلن شي ما تعرف شي ما لكترا ني أدار الحديث amma gaskiya shi da kanshi ne wa kanshi furucin shi ash'ari ne, kuma akwai ash'ariyanci a ciki. Amma kuma za ka yi mamaki, yana furucin haka kuma yana ainihin cewa shi salafi ne, domin matsalar kamar yadda na faɗi, akwai waɗanda kawai sai su kawai abinda suke a kai sai su ce shi ne salafiyanci, abinda suke a kai shi ne salafiyanci kawai, shi kenan, don haka sai su ce su ma salafiya ne. Kamar yadda za ka ga wani shaiɗani mai suna Tijjani As-Samawi, wani ɗan shi'a ya littafi ya sanya wa littafin Ash-Shi'a hum ahlus sunna, ayyan shi'a su ne ahlus sunna. To kaga wannan duk siyasa ce irin tasu. To gaskiyar lamari wannan sharhi wallahi ba zai iya zama madogara dangane da abin da ya shafi al-asma'u wa sifat ba. Sharhi ne kuma mai yawa, mujalladi 26 ne na sahihi Muslim, shi ya kammala na shi kaf, an kuma buga shi gaba da shi kuma na malam Muhammad ibn Ali Adam ya kammala shi, amma gaskiya saboda Allah ba a kammala buga shi ba kamar yadda jama'a so gani. To sai kuma Zadul Muslim fi mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, abin da yasa na kawo wannan dan ana magana littafin sharhi. Wani malami ne mai suna ainihin Muhammad Habibullah, shi malam Muhammad Habibullah Buzu ne, mutumin kasar Mauritania, mutumin kasar Shankit, wato garin Shankit. Shi bai boye kanshi ba, ya bayyana kanshi komai da komai. A fiqhu shi maliki ne, a aqida shi ash'ari ne, to sa'annan kuma yana bin dariqu na sufayi shi wannan duk wanda yake dalibin hadisi ko malamin hadisi a wannan zamanin kusan ya san tarihi da labarin wannan malami mai zadul muslim malamin hadisi ne din da yake ne malamin hadisi Saudiya ta dauke shi ya karantar kusan shekaru 40 da ta gabata aka nemo shi ya karantar sai suka ce amma fa su anan ba a dariqa to da aka zai bar dariqa ya ce a shi gaskiya ba zai bari ba ce me yasa ya ce a shi ya gamsu yace ko baban shi da ya saka shi a dariqa wanda ya rasu inda zai dawo daga lahira ya ce ya je ya gano ba ta da kyau ce ba zai yarda kaga sai Saudiya suka ce a sauka lafiya Masar su har ba Yahudi a Masar yana karantar da Qur'ani da hadisi Masar sai suka ce a zo nan mu nan ba magana akida akida ba mata ta su gudun mu ba ba ita muke da ita ba ta wannan tunda kana da karatu amma mu kuma za a yi maka interview sai ce a shi ba a yi mai interview shi da kanshi ya san shi malami ne dan haka shi ya yi wa kanshi interview kawai a bashi ya karanta sai aka ce a sai an yi interview ya ce ya yadda amma duk wanda ya mai interview shi ma zai mai interview mala habibullah kenan to Allah ya gafarta mishi ya rasu jama'a mutumin kasar Mauritania ne gashi saboda haka waɗannan duk suna daga cikin sharhohin dan gana karatun wasu abubuwa ne na tafsiri na sanin hadisai da abubuwa shikenan amma abin da ya shafi aqida ta al-asma wa sifat wallahi wannan ko ka ganshi a library din mu ko a ina kuma ka ganshi to wallahi ba zai iya zama madogara ba to sai kuma sharhohin Tirmidhi sharhohin Tirmidhi mafi dadewar sharhi shine Arizatul Awabi ta al-Imam al-Qadi Ibn al-Arabi da kuma sharhin Ibn Sayyid an-Nas to sharhin Ibn Sayyid an-Nas shi ya samu matsala don Ibn Sayyid an-Nas al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Sayyid an-Nas ya fara ya rasu Iraki ya dauka ya ci gaba shi ma ya rasu dan gidan Iraki Abu Zur'a sai ya karasa saboda ka sharhi ne na mutum uku to sai dai dukkan su minwalin su dai dukkan su suna da aqida ta ta'wilin sifat dukkan su suna da wannan kar ku manta da bayanin da muka yi zamanin da Imam al-Baghawi ya rayu a wannan zamani shine ƙarshen nuna da ilmomi da aqidoji suka yi sai kuma abubuwa suka zo suka rikice a wannan zamanin a daidai wannan lokaci kuma ƴan bid'a suka yi ƙarfi a duniya suka samu gwamnatoci suka samu kuɗi suka gina makarantu sai ya zama kusan duk inda za a tura ɗalibi ya tafi karatu zai fada makaranta ne in ma ta mu'tazilawa ko ta ash'ariyya ko ta maturidiyya ko ta kullabiyya sai zama a wannan lokacin gaskiya a tarihi ka a wannan lokacin ba a san gwamnati ko kwaya daya ta ahlus sunna salafiyuna a duniya ba kamar yadda ake a yau in ka cire kasashe irin su Saudiya aka zo a wannan lokaci ba a san wata makaranta kwaya daya wadda ake karantar da aqida da manhaji na salaf ba din makarantun zamanin da gwamnatocin zamanin imma mu'tazilanci ko khawarijanci ko ash'ariyanci ko kullabiyanci ko maturidiyya wato shine in an ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa ko dai ya ce ban fada ba ba kuma zan fada ba shi san bakin shi ba zai ce Allah ya daidaito a sama ba ba ma zai fada ba dai kenan to wannan mufawwidi kenan ko kuma ya ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah ya daidaita a saman al'arshi sai ce amma ba daidaituwa ake nufi ba ana nufin Allah ya mamaye yayi istaula Allah ya mamaye sama ne kawai yana da iko har sama abinda aya take nufi kenan ba tana nufin Allah na ko ina bane ko kuma ma gaba daya yayi inkarin cewa ai Allah madaukakin sarki ba shi da wata siffa wato ba mu'tazali to ire-iren waɗannan duk inda zaka shiga makaranta a wannan lokacin abin da ya faru ke so da haka ka gaya mini bayan shekaru ɗaliban da suke karatu a waɗannan makarantu sun zama malamai su suke rubuce-rubuce me kake tunani ya bayyana irin wannan abin zai tasiri shi yasa muke addu'a ta musamman kuma ba za mu gushe muna yi ba ga ainihin gwamnatin Saudi Arabia akan da Allah madaukakin sarki ya karfafe ta akan aqidar tauhidi malaman kuma suka tsayu da gaske wajen yada aqidar tauhidi ta kai shekaru kusan 40 da suka gabata malaman Saudi Arabia da kudin su ba da kudin gwamnati ba suke buga littafai suke tsara wa kansu daura su shigo wannan kasa ta mu ta Najeriya su shiga kasashe ko ina su je suna ta karantarwa sannan suna diban dalibai suna tafiya da su Jami'ar Islamiyya dake Madina suna karantarwa sa'annan suna ainihin taimakawa waɗannan dalibai wajen mallakan littafai a da an ka shiga Jami'ar Islamiyya in nace da ta kurkusa dinnan ma shekara 15 shekara 20 da ta wuce in ka shiga Jami'ar Islamiyya zaka ga wasu manyan stores kowane dalibi sai je ya samu wani kwana kawai ba wani makulli a don ba wanda zai dauka din littafan shi da yake sai sai rinka nade su altafai a katan yana kara ina sa sunan shi ne musu lamba in ya kusa koma a kasar su da wata biyu wata uku sai je faɗi cewa shi dan Najeriya ne yana gari kaza zai koma kasar su zai kammala makaranta lokaci kaza dan ba a yajin aiki a can balle kace in ka sa ga warakan ka rana kai kuskure ba a yajin aiki so da haka shikenan ya sa kan shi rana zai koma rana kaza shikenan sai kawai sai a ɗibo waɗannan tafai nashi sai a je sai a kai mishi har babban filin jirgin sama na garin su ina fata an gani shikenan in ya je sai ya clearin sai ya tafi da abin shi kyauta haka lokacin ake yi wannan sai ya taimaka wajen yaduwar wannan ilimi da aqidar salafiya da da'awar salafiya a duk duniya kun san abin sha'awa yadda muke karatu tukan nan ko haka za ka je ka samu farare da bakaken fata America khirrijan Jami'ar Islamiyya duk suna yi har akwai wani matashi yanzu da wai ya ta'asirantu da shiga irin tawa da ta Malam Ja'far shi bakin fata ne America khirrijin Jami'ar Islamiyya ya dawo yanzu yana da'awar salafiyya shikenan sai ya ce yana so ya gane ina yan da'awar salafiyya suke daga Africa yana so ya gane irin rigunan da suke sawa saboda haka kullun zaka ganshi an sa darufan shi a YouTube da kaya irin namu ake dinka mishi shadda jamfa babban riga da sauransu da huluna irin namu duk inda suke sai sa a siyo mishi tunda wai yan uwan shi yan Africa yan salafiyya haka suke shiga to shi ma haka zai shiga saboda haka in ka ganshi kafin ya fara darasi sai ka dauka Bahaushe ne ko Hausa zai fara sai ya fara sai ka ji shi ba America ne zanzan Abu Usama sunan shi Allah ya saka mishi da alheri to wannan haka da'awar da ta yadu jama'a sakamakon wannan shi yasa manufar Jami'ar Islamiyya shine in ta dauke ka kai karatu ka dawo garin ku ka zo ka zauna kai karatu Jami'ar Islamiyya bata dauke ka ta baka digiri dan in ka samu digiri ka koma ka je ka shige kana aikin gwamnati ka bace ba a san da kai ba wallahi wannan ba shine manufar Jami'ar Islamiyya ba Zarban ya sha fada mana Zarban shine babban malamin mu kap duk wani wanda yayi karatun daura ko yayi karatu a Jami'ar Islamiyya ko yake da alaka da ainihin Saudi Arabia bangaren Jami'ar Madina to Zarban ne uban shi Zarban ne malamin shi kuma Zarban shine babban limamin masallacin Quba har zuwa yanzu yayi retire bara waccan yanzu ya koma limancin kadai yake yi lecturer ne da a kulliyatul da'awa usuluddin bangaren aqida da tauhidi da da'awa sannan kuma bosa ne na Islamic University a wancan lokaci yanzu ya koma kadai abin da yake yi yana ainihin karantarwa da limanci a nan masallacin Quba babban abin shine me kake karantawa a kasarku ko kana karantawa a kasarku shine kullun manufar dan haka gaskiya saboda Allah jama'a manufar su ita ce aje a yada wannan da'awa kuma alhamdulillah wannan manufar ta su ta tabbata kuma tana tabbata dan haka a wannan matsayin zan tsaya in yi addu'a ta musamman ga ainihin sarki Abdul Aziz dan Abdul Rahman tare da ainihin dan shi sarki Fahad Allah madaukakin sarki gafarta musu kuma Allah ya yafe musu kurakuran su duk abin da suka yi ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya markade wannan abu ya mai da shi daidai ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat sun yi aiki kwarai da gaske wajen yaduwar da'awa da karfin ahli sunna ko ina suke a duniya saboda haka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a karkashin wannan gaskiya saboda Allah ƴaƴan musulmi da kuka yo karatu a Jami'al Madina ko Jami'a ta Saudi al-Islamiyya ko Jidda ko ina ne don girman Allah ku je ku bude karatuttuka a ko ina kuke domin abin da ke ba mu takeici shine na je mafi nisan gari a Adamawa shine mubi na je na yi musu wa'azi sun ji dadi na ja hankalin su akan abubuwa sai suka ce suna da dan garin nan yayi karatu irin wannan amma ya wuce yana can Abuja yana aiki a Abujan aiki yake a ba aiki yake ba kawai ya tafi ne buge-buge ya tafi abubuwa shikenan wannan director ya dauke shi zai karantar da yayin shi wannan zai kaza wannan zai kaza shikenan ya je gaba ɗaya karatu ma da yafi ya zube domin karatu in kai shi in baka karantar da shi yadda ya kamata zubewa yake yi ga inda yake bukatar ka hato lokacin da muka haɗu da shi kawai uzurin da ya bayar ya zo ya fara da'awa malamai suna ta attacking din shi ana ta karyata shi ana cewa ba a taba jin wannan abun ba na ce mishi duk da haka muka fara ya ce abin ya yi tsanani fa na ce kai ya ce eh na ce ka zo zariya kai wata uku ka ci wai su ca suke yi wai da suka ji da'awar mu ta zauna haka kawai zuwa muka yi ta faɗi ane mana tafi ana kabbara ana zuba sadaka ba su san har yanzu ba ta kashi ake ba Allah madaukakin sarki ya taimaka shine galibin abin da yake damun su kenan da ya zo ya fara wa'azi da zaran sun taso mishi fafafafafafaf sai ce a ya tuba ya tuba ya shikenan wallahi sai ce a wallahi da yawa yadda ko ga sai zaunar da shi kai ina ba ka saba mana ba muna nan yadda muke ba kai saba Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi nan shine wannan littafi ina fatan jama'a su same shi na malam ainihin professor Hamud ibn Ahmad Ar-Ruhairi professor ne shi ma a jami'ar Islamiyya dake Madina ya sanya wa littafin Asarud Da'wati Salafiyya fi Tauhid al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyya irin kyakkyawan tasirin da da'awar Salafiyya ta yi wajen haɗe ƙasar Saudi Arabia kun san kafin a fara da'awar Salafiyya a ainihin Saudi Arabia bayan abubuwa sun barkace sun lalace al'amari ya rikice ƙasa ta watse kowa ya kama gaban shi jama'a an waye gari kawai kowa zaman kanshi yake yi daular Usmanawa ita ce Ottoman Empire lokacin da ta zo sai ta bi ta ita kuma daula ce wadda take cike da nata bidiyoyin ita ma ta je ta bi ta tattali kaburbukan waɗannan sahabbai aka gina hubbare ana ta ainihin yin abubuwa waɗanda ba su halatta ba shi yasa za ka ji dukkanin waɗanda suke 'yan shi'a ne da 'yan ɗari'u ba sa son ainihin daular Saudi Arabia saboda ita ta bi duk waɗannan hubbare da aka gina a kan kaburbukan sahabbai kaburbukan Fatima Aisha da su wane ne duk ta bi ta ciccire ta ce a mai da su yadda suke asalinsu to shi kenan sai zama duk inda ka shiga za ka ji gaba kiyayya sharri da makamantansu saboda an hana su yin shirkiyat a kan ainihin abubuwan da suke shi yasa kullum muke cewa duk wanda aka ce wai ya karɓi sarauta shi ne sarkin musulmi na Najeriya duk wanda aka ce ya zama gwamnan Sokoto alama ta farko in an ce shi ahlu sunna ne ya ƙoƙarin kawar da hubbari ya bar kabar kan dan hodiyo kamar yadda suke inda ahlus sunna ne da gaske tunda ya samu iko a hannun shi talakawa in kun yi za a yi rikici za a yi kaza to amma mai mulki fa shi zai iya yi a tara malamai a ce ku kawo dalili a buɗe littafin dan hodiyo ajenda dan hodiyo yake kafirta masu yin abubuwan da ake mishi a kabari ya isa a hujja da wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a kun ji takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi sharhi na ainihin sunan Abi Dauda haka sharhohin sunan Abi Dauda gaskiya saboda Allah idan banda wannan na hayatu sindi wanda yake yan ta'aliqat ne to aunul ma'bud akwai abubuwa a cikin shi waɗanda abubuwan kyama ne dangane da al-asma'u was sifat amma bangare na fiqhu da bangaren hadisi da tarihi wannan aunul ma'bud babu laifi insha Allah to haka nan akwai sharhohi na ainihin wato Abu Dauda duk kusan irin wannan tafarkin ne don galibi naqali ne wannan ya kwafo daga wannan ya kwafo daga wannan ana nan sai kuma sharhin sunan nasa'i hayatul din sindi ya mai ta'aliki babu laifi da wannan ta'aliki nashi saboda malamin da yashi malami ne kurarre kuma salafi al-aqida wato aqida shi ta yi daidai da mai littafin domin gaskiya saboda Allah jama'a waɗannan littattafai in dai za a dube su a babi na adalci ya kamata ya zama waɗanda za su yi sharhin su ko su karantar da su suna da aqida irin ta masu littafin ina fata an gane yanzu dan girman Allah a ɗauki jawahirul ma'ani a ba dan izala a ce tafsirin shi an yi wa jawahirul ma'ani adalci to a ɗauki raddul arham kuma ba dan dariqa a ce tafsiri da shi ba yi mishi adalci ba ko kun fahimta jama'a to shi yasa gaskiya waɗannan littattafai kutubus sita duk waɗanda suka rubuta su salafiyyun ne su Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah to amma abin takeici kamar yadda muka ce sai ya zama an samu rauni daga mutanen musulafiyuna saboda rashin gwamnati a hannu, rashin ainihin kudi a hannu, rashin kaza a hannu. Shi yasa kullum kar ku taba daukan cewa salafiyuna ba sa hadafin su samu gwamnati. A salafiyuna suna fatan su samu gwamnati, sai dai suna fatan su samu gwamnati ne ta hanyar da tafi dacewa, ba ta hanyar rudani da hayaniya da abubuwa ba, kuma hanya ce ta tarbiya wadda za a kai lokacin da an kafa abu ne jama'a sun gamsu a kai. Shi yasa kaga gwamnatin Saudi Arabia ai gwamnati ce wadda ta kafa ne akan manhaji salafi. Kaje kaga yadda mutanen kasar sun yi na'am da abubuwan da ake gudanar musu na addini. To haka abin da ya kamata kenan, saboda an gudanar da abu ne a bisa tarbiya da ilimi wadda har sai da ta kai ga al'umma sun gamsu akan haka. Hayatuddin Sindi ya yi ta'aliki akan sunan Nasa'i, babu laifi da shi. Suyuti ya yi Suyuti Ash'ariyul Aqida, gaskiya ta'aliki ko kuma ainihin wato karamin sharhi ko takaitaccen sharhi na Suyuti akan sunan Nasa'i ba zai taba zama abin dogaro ba. Sannan daga ƙarshe aka samu shi wancan malami, Malam Muhammad Ibn Ali Ibn Adam Al-Ethiopi, ya zauna ya rubuta littafin Zakhiratul Uquba. Wannan shine sharhi mafi girma wanda ainihin aka yi wa littafin, kuma shine sharhi mafi inganci. Wannan sharhi babbar madogara ce, domin mai sharhin da mai littafin Imamun Nasa'i din aqidarsu daya, manhajinsu daya, tunaninsu iri daya, dan haka sai sharhin ya zama ya fito da hakikanin manufofin littafin. Sai Ibn Majah, littafin Ibn Majah da littafin Nasa'i, kamar in ka karanta littafin Tadwinus Sunna zaka ji Professor Matar Zahrani yana cewa gaskiya bai san wani sharhi ma da aka yi musu wani kaza kaza, sai dai sharhin ainihin al-imamu ainihin wato abinnan Mughaltaya. Waɗannan malaman daga cikin waɗanda suke sharhohin waɗannan littattafan, galibinsu jama'a, wasu littattafan ma Allah ya batar da su. To amma shi kanshi ainihin wannan malamin Professor Matar Zahrani yana faɗin shi da kanshi bai ga wannan ainihin wato sharhin ba, amma wannan sharhin an dan buga kifa yar kadan daga cikin shi. Ina fata an gane, gashi nan ka ganshi, al-ilamu bisunnati menene bisunnati alayhi salam sharh sunan ibn majah, wannan sharhi ne na ibn majah. Amma duk ya bace iyakar shi kenan, abinda aka samu aka buga iyakar shi, iya abinda babin tahara ne kawai, da ko an shiga babin sallah da wasu ƴan babubuka, gaba ɗayan abinda ya shafi bangaren aqida da sauransu ma kaf ba a kai ainihin wato ba a same shi ba. Saboda haka haƙiƙanin al'amari wannan sharhi a iya yadda yake dinnan babbar madogara ce dangane da abinda ya shafi fiqh ko hadisi, don malamin da ya rubuta malamin hadisi ne. Amma sai dai abin da ya shafi aqida ta al-asma'u was-sifat shi ma mai yin ta'awili ne, bai sha bamban da ainihin sauran ba. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Ana nan sai ubanmu malamin taqakuma sinamu na nan Zaria, wanda yake kowa ya san shi, shi ma ash'ari ne a wajen aqida, a wajen dariqa kuma dan tijjaniya ne. Haka kuma akai ta taburza da shi zaman shi a kasan nan. Ana nan babban alkali ne, malami ne, masanin fiqh, masanin hadisi. Lokacin da aka zo da penal code, abokan shi su Abubakar Gumi suka bayi shawara ya yi haƙuri, ya ce gaskiya penal code kafirci ce, ba zai shari'a da penal code ba, saboda an dammaje kafirci da imani a ciki. Shi ne ya hijira sai ya koma Saudi ya yi zauna. Zaman shi a Saudi Arabia ya ba shi damar ya sadu da malamai 'yan salafiya, wanda lokacin ya fara fahimtar ina ne salafiya ta dosa, ina ne 'yan salafiya suka dosa. A cikin haka katsam sai ya ji labarin Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sai ya yi tafiyayya zuwa kasar Damascus Sham. A lokacin ya je suka haɗu da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ziyarce shi, suka zauna suka tattauna. Sakamakon haka ya fahimci ina ne da'awar salafiya ta dosa, don haka ya ga cewa to gaskiya shi ma ya amintu da wannan, kuma babu shakka yana kan wannan aqida ya gamsu da ita 100%. Wallahi shi ya rubuta da alƙalamin shi da hannun shi a cikin muqaddimar littattafan shi guda biyu, waɗanda ɗaya daga ciki shine Misbahu Zijaja, littafi ne wanda al-Imamul Busiri malamin hadisi yayi. A cikin juz'i hudu malamin taqakuma sai Allah ya gafarta mishi, yayi tahqiqin wannan littafin. hasali ma yace manuscript din rubutun hannun daga hannun Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya karba shi ma dan ya bayyana ya shiga cikin wannan aiki na da'awa ta salafiya. Na'am. Na biyu sai littafin shi wanda yake ainihin Al-Kawakibul Wahaja. Al-Kawakibul Wahaja wato taurari masu haske, sharhi ne na Ibn Majah. An buga mujalladi biyu tun yana da rai. Mujalladai takwas ne gaba ɗaya ake sa rai in an buga. Ni da ƴaƴan shi suka bani labari cewa rubutun hannun yana nan kuma suna nan suna kokarin su ainihin buga. Wannan sharhin na malamin ta daku ma sai Allah ya gafarta mishi. Idan ƴaƴan suka daure ko kuma wasu almajiran shi suka daure suka fito da shi aka buga, to zai zama babbar madogara wadda duk duniya a zuwa yanzu a sani na babu kamarta a wajen sharhi na ainihin littafin Ibn Majah. Don in ka karanta a cikin muqaddimar za ka yi mamakin salafiyancin malamin Taqakumasi. Ya fito kararare yana ɗibo maganganu da littattafan Ibn Taymiyyah yana cewa waɗannan su ne aƙidojinmu. Ina tsammanin abin da ya wa ƴaƴan zati kenan gaskiya suka ƙi ci gaba da bugawa saboda su ƴaƴan Tijjaniya suke kuma suna jin haushin wannan abu saboda daga cikin ƴaƴan shi akwai duttijo wanda muke kuddakut yakan gaya mana abubuwan haka. Don akwai lokacin da ta kan mana mun haɗu muna tattaunawa yana cewa ai kai ma ka kafa ƙungiya, nace ni yace eh ya sunanta, yace salafiya, nace a, nace malam kamar ka kai ma za ka ce salafiya ƙungiya ce, nace yace to in ba ƙungiya bace me yace, nace to me risala ne, yace wattiba'u salafi wa qatifa'u afarihi, nace daga nan ne muka samu, sai yace au daga salafu ne. Ni da shi a wani tsohon gidan mai na Total mun zauna mun yi sallar magariba a nan kwanan yanya a can Abuja wajen za ka shiga a Sokoro, yanzu an rusa gefen shi, haka nan muka zauna muka yi wannan tattaunawa. Alkali ne wasu daga cikin ku miwa sa gane wane ne nake nufi insha Allah ta'ala. To gaskiyar lamari muna fatan su huce, ai ubansu ne, mahaifinsu ne, ba fataye ba, shiriya ce yake a kai, mu muna da yaƙini a kai, kuma malami ne tunda ya fi su karatu kuma ya shiga inda ba su shiga ba har ya zauna ya rubuta wannan littafi. A babi na adalci su ji tsoron Allah su buga wa al'ummar musulmi, don mu ma zage-zage mu yi alfahari cewa muna da uba, muna da wani katafaren malami a wannan zamanin wanda yake dan salafiya ne kuma ga abin da ya rubuta. Ni kuma ne muku alƙawari insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya raya mu an buga wannan littafin, ni kuma ne alƙawarin zan sa karatun shi gaba ɗaya, zan karance shi insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne taƙaitattun bayanai dangane da littattafan sharhi na kutubu sitta. Sai kuma wasu littattafai da aka yi sharhin su waɗanda kamar Subulus Salam na sharhin Bulughul Maram wanda asalin shi daga littafin Al-Badru Tammam ne wanda wani malami Bamagaribe ya yi shi, sai dai shi Bamagaribin gaskiya ash'ari ne, don haka duk ainihin wato ash'ariyancin shi sanani ya kokari ya tace shi ne ainihin rubuta Subulus Salam ya gyaggyara shi ne, don haka Subulus Salam kamar gyararren Badru Tammam ne. To Bulughul Maram ya sha sharhohi masu yawa. To sa'an nan sai kuma ainihin Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ta samu mafi girman sharhi shi ne Al-I'lam bi fawa'id Umdatul Ahkam wanda al-Imam Ibn al-Mulakkin ya yi mujalladi 10. Ibn al-Mulakkin malamin su Ibn Hajar ne, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, shi ma yana da aqidar ta'awili dangane da al-asma'i wa sifat, don haka littafin babbar hujja ce a bangaren hadisi da tarihi da jar' wa ta'dil da larabci da takhriji, amma ba hujja bace dangane da abin da ya shafi hadisan al-asma'i wa sifat. Malamin yana yin ta'awili, Allah ya gafarta mishi. Sa'an nan ga littattafai nan da aka yi sharhi kamar Riyadus Salihin. Sharhohin Riyadus Salihin wanda ya fi shahara shi ne sharhin Ibn Illah. Sharhin Ibn Illah. Ha? Ba ya iya rika sanan shi. Sharhin Ibn Illah na abin nan Riyadus Salihin. Dalilin Salihin. Dalilin ilimi ba a karatu ne. Na ba da an gaya. Saboda su suka fi yawa a kasuwa na asha'ira din jama'a, yanzu ne ake ta kokarin gyare-gyaren abubuwa. Allah ya taimake mu. Littafin Dalilul Falihin wanda Ibn Illan ya yi, hakikanin al'amari دليل الفالحين شرح الرياض الصالحين وانا مالي من أشعريني جلد kareke fitowa yana bayyana ashariyancin shi ma karara sai sa wani lokacin garin bayanin ashariyancin har ma yayin losing control ya manta da sharhin hadisin gaba daya kawai yana ta kokarin shi dai ya fito da abin nan Allah madaukakin sarki kiyaye sharhohi guda biyu su ne kadai zan iya recommendin muku in ce ingantattu ne a bangaren riyadus salihin shine sharhin babban malamin duniya malam muhammad ibn salih ibn al-usaymin wannan sharhi asali a cikin mujalladi 6 aka buga shi tunda rayuwar malamin amma shi ya karanta ne a cassette yana sharhin da bayani da sauran abubuwa da yake gabatarwa sai aka bi duk abin da ke cikin cassette din sai aka rubuce shi to gaskiya babu sharhin riyadus salihin kamar wannan wanda yake fito da abubuwa karara to sannan sai kuma ainihin sharhin salim shi kuma a cikin mujalladi uku ne nuzhatun nazirina wannan sharhin na ba'jatun nazirin mujalladi uku ne wannan sharhi ingantacce ne kwarai da gaske kuma yayi shi ne takaitacce to sannan sai 40 hadith malamai da yawa sun yi mishi sharhi amma kusan duk waɗanda suka yi sharhin dukkan su asha'ira ne su shibri khiti da makamantansu sharhi mafi inganci na 40 hadith sune ainihin jami'ul ulum wal hikam na al-imamu ibn rajab al-hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi babu laifi wannan sharhi zai iya zama madogara sannan sai kuma ainihin wato sharhin 40 hadith mai suna al-jami' fi sharh al-40 an-nawawiyya li abi abdullah muhammad yusri wadannan duk sharhohi ne wadanda babu ainihin laifi da wadannan ire-iren sharhohi din jama'a bangaren abin da ya shafi wadannan irin littafai na wa'azi kenan littafin muntaqa al-akhbar matanin layl al-awtar wanda shaukani ya mishi sharhi shaukani haqiqanin al-amari kamar yadda bai boye wa duniya ba ya bayyana shaukani asalin shi dan shi'a ne shi'a zaidiyya kuma su sun karkace yan uwansu shi'a har suka waye suka gari suka zama kirs ne ya raba su da su zama cikin ahli sunna 100%. To amma su ma suna da abubuwa nasu wadanda daga ka gani zaka san cewa akwai gurgushin wancan shi'ancin tattare da su shaukani lokacin da ya karatu ya kai matuka al'amuran shi sun ainihin gyaru ya rabu da waɗannan irin abubuwa to sai dai kamar yadda fa muke ta bayani wato yana da wahala ka tashi cikin wani abu rana tsaka ka iya rabuwa da wannan abun gaba ɗaya ko kuma ba zai bayyana a cikin wasu ɗabi'unka ba saboda haka wani lokacin sai ka ga akwai ittirabi dangane da ainihin shaukani akan rubuce-rubucen shi da yake yi gaskiya saboda Allah a cikin tafsirin shi Fathul Qadir kana iya ganin wannan ash'ariyancin yana bayyana kana iya gani kuma yana dan bayyana a cikin littafin Nail al-Awtar da makamantansu amma bangaren abin da ya shafi hadisi da fiqhu da tattaunawa da makamantan wannan gaskiya saboda Allah littafin Nail al-Awtar littafi ne kwararre kuma ingantacce kwarai da gaske ya cancanta ya zama madogara daga baya-bayan nan kusan shekara biyu Malam Subhi Hallaq wani malami ne Balarabe mutumin kasar Yaman ya sake yi wa muntaqal akhbar sharhi amma sharhin yayi shi takaitacce ne kamar irin yadda na ƴan makaranta yake zikirul fawaid da sauransu a cikin ainihin wato mujalladi 4 yana nan muna da shi ainihin a makarantar nan to sa'annan waɗannan su ne takaitattun bayanai da zamu a matsayinka na ɗalibin ilimi kana buƙatar ka karanta littafai da ke bayanin saɓani da mazhabobi da ra'ayoyin malamai littafin da na san ya fi kowanne inganci wanda aka rubuta shi ne littafin al-awsat min as-sunan wal-ijma wal-ikhtilaf na al-imamu abubakar muhammad ibn ibrahim ibn al-munzir al-imamu abubakar ibn al-munzir an-naisaburi wannan malamin garin su ɗaya da imam muslim ya rubuta wannan littafin mujalladi 15 ne da ya rubuta shi kuma ya talkhisin shi ya sanya mishi al-ishraf ala mazahibi al-ulama wato mulakhas ne abridge ne na wannan sannan sai littafin ainihin at-taqiq fi ahadith al-khilaf hadisai waɗanda a kawo cewa annabi yana tafiya da gwiwa in zai tafi sujuda wani ya ce annabi yana tafiya da hannu in zai tafi sujuda wanne ne inganta da tattauna dangane da wannan ibn jawzi ya rubuta littafi akan haka malam muhammad ibn abdul hadi almajirin ibn taymiya shi kuma ya zo ya tanqihu tahqiq gashi haka dai malamai suka yi waɗannan rubuce-rubuce ka samu littafin al-muhalla ta al-imam ibn hazm littafin al-muhalla na ibn hazm littafin al-mughni na ibn qudama waɗannan littattafai da littafin Asy-Syarhul Kabir da littafin Al-Majmu'u Syarhul Muhazzab na Al-Imam An-Nawawi, waɗannan littafan ka tattara su a matsayinka na ɗalibin ilimi, zaka samu ilmomi masu yawa ƙwarai da gaske. Jama'ar musulmi, anan zan ja burki, abubuwan suna da yawa, sai dai kada Malikawa su ce ba a yi musu adalci ba. Ya kamata mai magana dangane da muwatta da sharhohin muwatta. Imam Malik salafiyul aqida salafiyul mazhab wal manhaj, komi na Imam Malik a bisa tafarkin salaf yake. Imam Malik bai nufi kafa mazhaba da sunanta malikiya ba, ya karantar ne Allah ya dauki ran shi, daga baya ɗaliban shi suna hujja da maganganun shi ne, sai a ce menene ra'ayin Malik, ma za zahaba ilayhi Malik, menene Malik ya tafi a kai mazhabu Malik, shikenan. Amma Imam Malik ba muqallidi bane, don inda muqallidi ne shi ma kuma da sai a rinka danganta shi zuwa ga mazhaba wanda daga cikin malaman shi. Imam Malik ya rubuta littafin Muwatta. Muwatta shine littafi ainihin wanda ya fi kowanne inganci bayan Al-Qur'ani, kamun a samar da ainihin Sahih Al-Bukhari da Muslim. Wannan magana Ibn al-Arabi ya faɗe ta da sauran malamai kuma daidai ce, amma tana nufin kafin a samar da ainihin Bukhari da Muslim. Kamar ne muku wannan tambihin, ɗalibai musamman ɗaliban Jami'ar Islamiyya waɗanda suke tasowa matasa, da ɗalibai na nan Darul Hadisi matasa waɗanda nake karantarwa da wannan littafin. Wannan littafin mai littafin ya rubuta shi kusan shekaru 25 da suka wuce. So a daidai lokacin da ya rubuta littafin babu sharhin Zakhiratul Uqba na wancan malamin. Zaka ji yana cewa bai san Nasa'i na da wani sharhi da ya wuce kaza ya wuce kaza ba, to kaka ce a ga wannan kuma, wato akwai maganar da mutum zai, yanzu akwai maganganun da ni nake anan, wata ran aka ɗauko kasai ɗin aka sa shekara 10 sai a ji magana ta yi bambara kwai. Domin me? Domin wannan abin da muke kuka a kai mewa an yi riga an yi addressing din shi, ko an fahimta jama'a? Misali yanzu tun da muke karatu a wurin nan, na jin so ɗaya ne aka taɓa yin ganganci aka yi da wutar NEPA. Shi ma aka yi ganganci, NEPA sun kawo wuta na ce a ɗan yi ganganci don mu aje tarihi, har aka gama karatun ko ba su ɗauke ba. To kaga aƙalla yau shekara 2 a wurin nan muna karatu, a kan janareta muke karatu. To yanzu ta iya yiwuwa nan da shekaru masu zuwa sai ka ji wutar NEPA ta gyaru. To in kuma ta gyaru ka zo kana jin wannan kasadin sai ka ce a to yaya abun, a an yi maka magana wani tsohon tarihi ne wanda aka wuce. Ina fata an gane. Yanzu kaman ka ɗauko tarihin 1980 a ƙasar Ghana, ai an Ghana suna cikin wahala, gudun hijira suke yi ko? To yanzu in ka ɗauko wannan tarihin da maganganun da aka yi ta yi da labaran BBC da maganganun masu laccoci, in ka ce 'yan Ghana sun zo sun cika mana ƙasa, yanzu sai ka kewaye gari gaba ɗaya baka ga ina ɗan Ghana yake ba, kaga ashe wata tsohuwar magana ce. Saboda haka haƙiƙanin al'amari Muwatta ta Imam Malik jama'a kafin a rubuta Bukhari da Muslim ita ce littafi mafi inganci. Amma bayan rubuta Bukhari da Muslim, to gaskiyar lamari dama Imam Malik ya yi ƙoƙarin tantancewa ne, amma bai matsa cewa duk abin da ke ciki sahihi ba ne. Amma su Bukhari sun tsaya sun yi wannan aiki, waɗanda almajiran Imam Malik ne, Allah ya gafarta musu baki da. An yi wa Muwatta sharhohi masu yawa. Akwai littafin sharhin Muwatta Al-Muntaka na Baji, akwai Al-Qabs na Ibn al-Arabi, akwai ainihin wato At-Tamhid na Al-Imam Ibn Abdul-Barr. Waɗannan sharhohi na Muwatta ga sunan birjik waɗanda malamai suka yi, amma dukkansu a sha'ira ne in ban da Ibn Abdul-Barr. Ibn Abdul-Barr shi kaɗai ne zaka iya cewa yana da salafiyar al-aqida salafiya da sauransu. Naka Ibn Abdul-Barr shi kaɗai ne ya dace da Maliku a wajen aqida da manhaji da mazhabi da komai. Naka sharhin shi shine sharhi mafi girma. A da sarki Hassan na Morocco shi yasa aka fara buga littafin ake bayar da shi kyauta. Mujalladi 28 sarki Hassan na Morocco, baban wannan sarkin. Amma daga baya littafin ainihin wato abin nan At-Tamhid ya koma kuma 'yan kasuwa suna bugawa, kaga wannan da ke hannuna bugun Darul Ihya'i At-Turath Al-Arabi ne, gashi nan ta haƙiƙin Malam Abdulrazak Al-Mahdi. To At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, ba a taɓa wa Muwatta sharhi mai nagarta irin wannan ba, don haka malamai suka ainihin zage suka dukufa akan wannan sharhi. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya. Waɗannan su ne taƙaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi littattafan sharhi, suna nan da yawa jama'a, amma ina so zan ƙarasa da wasu maganganu guda biyu. Maganar farko ita ce akwai ɗaiɗaikun littattafai da malamai ke ware wani hadisi ƙwaya ɗaya su mishi sharhi. Malamin da ya fi kowa shahara akan haka shine Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Allah madaukakin sarki ya gafarta mai, sai cire hadisi guda ɗaya sai mishi ainihin sharhi dubi wani kwaya ɗaya da na dauko misali ya ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisamul mala'i al'a'la haka sharh hadisi mali iban sai cire hadisi sai mai sharhi sai cire hadisi ɗaya sai mai sharhi kamar hadisin ainihin ya gulam inni u'allimuka kalimatin احفظ الله يحفظك يا مش عيني شرحي يصن يا مش الاقتباس منني في شرح وصية رسول الله لعبد الله بن عباس كما كمان تهكا سنة ابن تيمية دنهكا أن تتر اللي تتفن ابن رجب إلو وأن ينكنان الرسائل أم بقى سؤال كم مجلد يخلو سنة نمنا دسوء مكرنتنا إن شاء الله تعالى ابن تيمية شما يكا إنا دل أبيئة إلن هكا دو بي حديث النزول حديث اللي كبين تشاكوه ندلي الله ناسوكا kashi Ibn Taymiyyah ya ware shi yayi mishi sharhi ya amsa duk waɗannan tambayoyin da ake kwararowa asbayin gari kaza ta sha bamban da gari kaza da sauransu ga kuma wani sharhin ainihin wato Fathul Jalil fi sharhi hadisi Jibril hadisin Jibril jaa Jibril yu'allimukum dinukum ko atakum yu'allimukum dinakum al-islam wal iman wal ihsan duk waɗannan to sannan sai aka samu wani malami kuma shi kuma professor Falih ابن محمد الصغير وانده يكي بروفيساني الجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية لكي سعودية شكو مينا الشرح يكنوار حديث ايني كما حديث عربي حديث ننب العربي ليشبو مسلا جي انا كذا 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 يدو يفتع يمي شرحي سننك موانا نقاشي مثالي ندكو مكو تركت فيكم امريلي يلو موانا نان حديثا يكنوار وانا شيني بياني نفرقو بياني نبيو zan rufe bayanai na ne dangane da littafan sharhi gaskiya saboda Allah littafan sharhi hakika yayi daidai da wata karin magana da Hausawa ke cewa bakin rijiya ba wurin wasan yaro bane ko baki ko gindin rijiya ko bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane ko gaskiya littafan sharhi ko kabar malamai da su kawai wannan shine zaman lafiya wallahi wani lokacin ko dalibi ne kai za su rikita ka saboda haka gaskiya littafan sharhi to na malamai ne saboda malami ne zai iya karantawa ya iya tantance maganganun malami zai iya karantawa ya gane me sharhin in ya karkata zuwa ga wani abu wanda ba daidai ba yanzu kamar Shaukani zai yi tarjihi a cikin littafin shi na Nailul Awtar wannan tarjihin wannan fatawar da ya karkata akan ta kuskure ce shi kanshi daga baya bayan ya rubuta littafin Nailul Awtar yanzu ya rubuta littafin As-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iq Al-Azhar littafi ne ya dauka nasu na fiqhun mazhabin Zaidiyya yi sharhin shi a cikin mujalladi 3 to wannan littafin hakikanin al'amari Shaukani ya rubuta shi ne bayan ya cika ya zama gogaggen malami yadda ya zama baya da shakka akan wata matsala shi da kanshi a cikin littafin yayi ta saba wasu matsaloli da ke cikin Nailul Awtar to kaga yanzu kai kuma in ka dauki Nailul Awtar kai kana ganin to ai Shaukani muhaqqiqi ne abinda ya haƙaƙa ka jingina akai to shi kanshi ya rabu da abin ku to kun ga kenan babban abu shine gaskiya dalibi kare gaggawar shiga cikin rigingimin malamai abin da yafi dacewa ka bari har ka na kalciyar da abubuwa suke in ba haka ba to zaka iya samun kanka cikin ainihin rigingimu masu dimbin yawa kada Allah madaukakin sarki ya nuna mana jama'ar musulmi wannan ita ce ainihin karshen muqaddimata insha Allah ta'ala sai nazo zan fara karatun littafin kaddakat shine ainihin zan fadi salan da zan karantar da littafin wanda a cikin minti 5 zuwa minti 10 zan iya yin haka da waɗansu bayanai waɗanda ne alƙaura na alaƙata da littafin da makamantan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am sharhin Tirmidhi ba wallahi sahau ne littafin Tuhfatul Ahwazi sharhin Tirmidhi littafi ne ingantacce kwarai da gaske domin malam Abdulrahman ko Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Furi kwararren malami ne a wannan zamanin namu ina ce a wannan zamanin namu jama'a ina nufin a cikin wannan karnin amma ba haka ba mu a matsayin kaka yake gare mu don kusan ya rasu kusan shekaru 70 da su gabata da to kaga ba mu ji kanshin duniya a ma lokacin saboda haka kusan kaka ne domin su Dr. Ahmad na DUK Dattijo shi ma ka dubi shekarun shi ko to classmate ne da jikokin Mubarak Foli na fata an gane Ahmad Shakir da kanshi yana yin ta'aliqin Tirmidhi yace na ji labarin wani malamin hadisi a kasar India yana sharhin Sunan Tirmidhi a yadda na ji labarin malamin nan kai in ya gama sharhin nan za a samu sharhin da ba ta samu ba kaga shi ba yace ya ji labarin yace na ji labarin yayi wa Tirmidhi wata muqaddima ta ilimi Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kan san hadu amma shi kan shi ya girme shi Mubarak Furi ya girma Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kusan shekaru 30 shi da kanshi ya faɗi cewa a duniya ya ga malamai waɗanda sun kware sun goge a ilimi da sanin manhaji na salaf yace guda biyar shine lissafa daga ciki akwai Bin Baz da Mubarak Furi din da Taqiyuddin Al-Hilali ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am al-istizkar ai ba sharhi ne na muwatta kai tsaye ba shi yana littafi ne kawai na fiqhul muqara al-istizkar yana bayyana mazhabobin malamai ne daga cikin fuqaha wal amsar wato da yawancin tambayoyin da aka rubuto duk tambayoyi ne far'iyya ba tambayoyi ne na abubuwan da muka tattauna ba abubuwan da muka tattauna mun tattauna mas'aloli ne na usul na ka'idojin ilimi su ne muke cewa ayi tambaya shi littafin sharhu sunna shi zai shi littafi ne na fiqh da hadisi shi zai amsa mana waɗannan wankan janaba wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza duk a cikin sharhu sunna za mu yi wannan insha Allah haka wannan yana tambaya yaya ɗaliban ilimi na ahlus sunna suke a duniya a yanzu gashi yadda muke ga irin mu kana jin mune yan makaranta mune ɗaliban da ni da kai da sauran mu shine eh kowa da inda ya samu kansu haka da gurgurda yadda muka samu kanmu in ka je ka samu irin mu a kasashen Masar halin da suka samu kansu daban in ka samu irin mu a Sudan in ka samu irin mu a Saudiya in ka samu irin mu a Indonesia ko a India ko a Pakistan babban abu dai shine duk inda ɗaliban ilimi suke shine in dai sun karɓi siffarsu ta gaskiya suna ƙoƙarin taimakawa junansu da ɗan abin da suke da shi na ilimi ka ji ɗaya na biyu duk lokacin da wani ya bayyana wanda za su ƙaru da shi ba sa girman kai shine kawai abin da siffar ɗaliban ilimi zan iya ce maka insha Allah na'am taysir sai sharhin taysir al-allam eh gaskiya shi ma na sha'fa ne ban yi magana shi shi ya fi cancanta ma in yi magana don shi malami na ne ya rubuta littafi malam abdullahi dan abdurrahman ko al-bassam littafi ne mai inganci kwarai da gaske da sharhin shi na bulughul maram menene yake da suna tawdihul ahkam littafi ne masu inganci kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayar da sunan shi ne ma wani ko dan shi ko jikan shi ana bayar da suwan shi ne wani ɗan shi ne ko jifan shi ne ko sulikin shi wannan tare da shi wani aiki wani ya rubuta mu ya rarraba mana haka nailul maram bi ta'liqi tawdihil ahkam min bulughil maram in har kana da littafin ainihin abin nan me yake da suna tawdihul ahkam sharhin bulughil maram ya kamata ka samu wannan nailul maram wani malami ne ya tahqiqi ne akan wancan sannan sai kuma irshadu zawil afham ila al-istidraki wa tawdih fi taysir al-allam ngana da taysir al-allam ma kamata ka samu wannan shekarar da ya rubuta ya biya da ya rarraba mana haka su gashi sha an sa su a maktaba maktabat tukulun jawzi taysir al-allam sharhi ne mai inganci wajen ainihin abin nan insha Allah a wajen umdat al-ahkam haka nan kuma tawdih al-ahkam Allah madaukakin sarki ya gafarta musu na'am wannan yana cewa ran nan yayi magana cewa duk littafin da wannan ya ce wai na ce da littafin na siya sai in karance to su kuma suna karanta ba sa ganewa ka ci gaba da yi ai ni ma da haka na fara ai haka ne abu saboda tarbiya ce jama'a ni ma na tursasa kaina ne a ce za ka na karanta wani lokacin ko jarida ce ka siya ba karanta ba ka fahimta kuma ka ci gaba man dawo makar albab walaj ka ci gaba da karanta za ka fahimta insha Allah dan uwa hakuri ake yi ai abun ai ba sauki ne da abun ba ka je ka ga ɗalibai masu karatun medicine da engineering wani sai da ya rike takarda yana karanta yana hawaye saboda bai kasa ganewa kuma ga gobe jarabawa bai ya za a yi farai da gaske akwai wani dattijo da muka yi karatu da shi daga bidda ya zo ba nufe ne asalin shi alkali ne lokacin nan da aka so ya same mu kawai lokacin nan ko an baza lokacin brahma ne brahma gwara na najin kasan brahma an baza brahma ana ta sha kawai ana abin nan ya ce yaran nan muka ce baba ya ce kuna hira muka ce amma mun gama karatu ya ce dab shi ya karanta bai fahimta ya haƙura shi ya san ya faɗi kawai muka ce amma mun abin nan don ya haife mu lokacin amma kuma class ɗaya ake ka gani wato daga ciki wani lokacin ƙuruci ya shi ɗanyen shekaru na taimaka maka to kai ma sai ka duba amma dai ka ba da himma insha Allah kuma ka yi ta isti'ana da roƙon Allah da abin nan amma ka dubi ka yi karatuttukan da za su taimake ka wajen ka karanta ka iya fahimta dan ka ga yanzu tsakani da Allah idan dan primary 6 ya je ya ɗauki littafin chemistry yana ta karantawa bai fahimta ba kuma aka ce mishi ya ci gaba dai zai fahimta ai kaga an yaudare shi ko kuwa yawwa saboda haka ya kamata ka duba ko kana da background kana da khalfiya kana da ilmomin da za su taimake ka ka karanta ka fahimta wannan shine abinda don abinda mutane ba su gane ba shine ai irin waɗannan tafan da kake jin muke ta ai ba duka waɗannan tafan ne za waye zai karantar da kai waɗannan tafan a'a za ka samu wasu abubuwa ne da in ka karance su shikenan duk littafin da aka rubuta za ka iya karantar da shi yanzu nake gaya muku mujalladi biyu kawai aka buga na littafin al-kawakibul wahaja na malamin da ɗaku masu amma na ce in an gama buga sauran gaba ɗaya ne muku alƙawarin zan karantar da ku na san na da ɗan kalfiya ina da gwargwadon abin da zai taimake ni iya nazarin littafin karanta shin abin nan saboda haka ɗan uwa sai ka duba tukuna in har ka yi tsallake ka yi long jump ka tsallake wasu karatuttuka to ka koma baya ka yi su wannan ma na gama ganin shi kamar haka ce yana magana akan kamar larabcin bai ishe su ba to yaya kenan shine sai ku tsaya ku koyi larabcin jama'a shi yasa na ga wani yayi tambaya wadda a takaitacce amsa ita ce hakikanin al'amari karantar da larabci yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofinmu jama'a ai makarantar yanzu ne aka kafata amma kai inda za ka gane karantar da larabci na daga cikin manya-manyan manufofinmu irin kafta-kaftar littattafan da muka mallaka na larabci wanda yake ko PhD za ka yi ko professor ne a harshen larabci ya zo makarantar nan jama'a akwai wadatattun littattafai na larabci da yake bukata kowaɗanne iri a nahawu da sarf da balaga da adab akwai duk irin kamus da dictionary da yake bukata na larabci akwai kai ka san akwai manufar za a karantar da larabci din amma yanzu ne aka fa makaranta yanzu ake abubuwa insha Allah amma idan ma ana karantar da larabci sai dai yanzu da makaranta ta kafi shine za a bi a tsara abubuwa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan yana magana dangane da hanyoyi ko bari a gama karanta waɗannan wani yana cewa yanzu waɗannan hanyoyi guda takwas da malamai suka kawo waɗanda su ne ake bi wajen fahimtar sunna dole sai an ɗabbaka kowane ɗaya daga ciki a guda takwas ɗin kafin a yi aiki da kowane hadisi ba za a ce haka kai tsaye ba don ai akwai hadisin da yake a zahiri yake babu wata kalma da take zamida ba wata kalma mai tsanani a ciki to kaga irin wannan kaga ba za ka tafi ga garibul hadisi ba wannan ba za ka tafi zuwa ga magana dangane da cewa kana buƙatar ka gane cewa wannan kalmar yaya don gashi nan a zahiri ko kuma wannan jam'ul ahadith ta iya yiwuwa lokacin da ka tafi bincike ka je ka yi karo da wani hadisi kuma ya yi karo da shi amma dai waɗannan ƙa'idojin ba dukkansu ne a kan kowane hadisi ba amma ina faɗin jimillar ƙa'idojin da ake bi ake fassara hadisai ne akwai hadisan da sai an ɗabbaka musu duka akwai hadisan da kuma wasu ƙa'idojin kawai za a ɗabbaka insha Allah wannan yana kukan mata ne wai suna zuwa da yara waɗanda ke koke-koke akan varanda. To Allah ya kiyaye. Abin da ya faru akwai spiku ne a cikin azuzuwa waɗanda aiki ne muke aka ciccire spiku, za a yi kokari a mayar da spiku insha Allah. Saboda azuzuwan aida, saboda aikin da ake ma duk an ciccire wuta din. Yanzu za a yi kokarin a mayar da an mayar da wuta din insha Allah a ajin da mata suke taruwa. Za a yi kokari kuma a mayar da spiku din sai zama matan sai su shiga ciki. Sai dai kuma ke baiwar Allah sai ke kokari. Kada ainihin ki zo da yaron da kika san cewa zai fitini sauran matan, ke ma baki ji karatun ba, su ma kuma sauran ba su ji ba insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na wa alaikum assalam. Sharhu mushkil al-athar na al-Imam al-Tahawi yana bayanin hadisai ne masu karo da juna a zahiri. Amma sharhu ma'ani al-athar shi yana bayani sharhi ne kawai, kamar da kaji sharhi ne na ma'ana hadisai. Hadisi guda ne ka karanta baka fahimta ba sai a ce maka ga ma'anar shi. Aka maka wasu hadisai ya ce maka maka. Mujalladi 4 ne ko 5 aka ainihin buga shi. Sharhu ma'ani al-athar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sai sauran tambayoyi kuma waɗanda yake na baki insha Allah ta'ala. Bismillah. Na'am. Na masanid? Akwai sosai kuwa, wai an yi wa masanid sharhi? A masanid an yi musu sharhohi da ta'aliqat. Akwai sharhin sa'ati al-banna da yawa ainihin wato abin da yake da suna musnad na Imam Ahmad. Akwai na hayatus sindi wannan da nace yayi wa Bukhari Muslim ta'aliqat, yayi wa musnad mujalladi 5 ma aka buga shi, shi an ware shi ne iya ta'aliqat din nashi kawai a cikin mujalladi 5. Akwai ire-iren waɗannan, akwai musnad na al-Imam at-Tayalisi, akwai ta'aliqat da malamai suka yi musu. Wasu littafan ne gaskiya ba su da buƙatar sai an yi musu sharhi din kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bari amfani da wannan damar ƙarasa amsa wata tambaya ga littafin sai da na hange shi tukuna sannan sai na tuna. Wannan littafi As-Saqafatu al-Arabiyya fi Nigeria. Wato ci gaba da haɓakar larabci a Nigeria. Gashi Professor Ali Abubakar. Sirkin Sa Abubakar Tafawa Balewa. Na fata an gani. Ya auri ƴar Abubakar Tafawa Balewa, ƴashi ta farko ya aura. Shi ne ɗan Najeriya na farko da ya fara zama professor ko PhD holder a cikin lughar Arabiya. Wannan thesis ɗin shi ne gashi a hannuna. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya yi ayyuka da na alƙalanci da menene a Kano da sauransu. Ya yi wannan rubutu ne hannun Zaria ya zo ya yi field work. Za ka ji labarin makarantun zaure sosai na nan Zaria, makaranta ka za a unguwar Juma, makaranta ka za a unguwar Kaura, duka ya zo ya zazzauna da malaman. Ya yi waɗannan ayyuka, ya raba questionnaire, ya yi kaza, ya yi ayyuka dai na ƙwararrun malamai masana. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A cikin wannan littafi ne ya faɗi wannan magana wadda ainihin nake gaya muku cewa wata tambaya ce da wani in ba ku manta ba. Da yake cewa to yanzu waɗannan irin abubuwa da suka tabbatar da suna hukunci da mazhabin malikiya da sauransu, to yanzu kai in aka kai ka kotu ba za a dubi kai ɗan salafiya ba ne, sai maka hukunci da malikiya ne ko da an ce shari'ar musulunci. To ya zai babban abu ne na farko tukuna ya tabbata a cikin sunnan annabi cewa ana iya gaya wa alƙali cewa Allah gafarta malam, a ji tsoron Allah a yi mini hukunci da abin da Allah ya saukar. Babu laifi, wannan ba galatsi ba ne. Wannan magana tana nan hatta a cikin littafin Mukhtasar. Ina fata an gane. To, amma ni na ɗan ɗauko mana wani tarihi ne a baya. Amma bari in amsa tambayar tukuna a gaggauce. Ai, in aka kai ka wurin mai shari'a, ai ba kai ne kake da ta cewa ba, sai yadda aka ce a kanka. So, duk wani hukunci da aka yi maka na son zuciya, ai kai ba ka da laifi a kai. Amma dai babu laifi za ka iya waccan faɗakarwar. Wannan shi ne abin da ya kamata kawai mu lura da shi. Amma menene tarihin dasawa mutanen Najeriya mazhabin malikiya? Shi ne Professor Ali Abubakar a cikin wannan littafin ya ɗauko ainihin tarihin gashi tun daga wajen shafi na gashi tun daga shafi na 124 za ka yi karatu har kusan shafuka 20 ko 15 akan haka, sai da ya kawo kaf gashi ce istila'ul injiliz ala Nigeria, yadda ainihin wato tura suka bi suka mamaye Nigeria. Gashi nan sai da ya kawo komai da kake bukata, sai dai kamar yadda kaji da Larabci ne, amma da yake dan boko ne kuma kwararre duk da ya san Larabci. Gashi nan yana kawo wasu abubuwa da Turanci, irin su sa Clifford da wane ne sa Thompson, duk ga su nan manya-manyan kafirin mulkin mallaka. Kai fa ka nan Nigeria tuka kafin zuwan Turawa, yaya ake hukunci a Nigeria? Asar al-harb al-alamiya al-thaniya ala Nigeria, wani juyin juya hali Second World War ya kawo Nigeria. To a waɗannan wurare ne shi Professor Ali Abubakar, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, ya kawo tarihin cewa asali kafin zuwan Turawa mutanen Nigeria da Qur'ani da Sunna ne daular Osmaniya ta kafa, kuma da ita ake aiki. Ba a ƙayyade wa mutane an tursasa su akan wata mazhaba ba, sai Professor ya hujja da daga cikin hujjojin shi akwai irin waɗannan littafai na ɗan hodiyo, wanda ɗan hodiyo yake magana akan wajibcin aiki da Sunna, kuma in Sunna ta tabbata ba a kiranta mazhaba kowa. A nan sai Professor yake cewa lokacin da Turawa suka zo suka kifar da wannan gwamnati wadda yake ragowar abin nan, gwamnatin ɗan hodiyo ce, abu na farko sai suka ce sun soke shari'ar musulunci da ake Qur'ani da hadisi, sai suka ce sun tabbatar wa da mutanen Najeriya bin Maliki School of Law, sai dai abin mazhabi na Malikiya, amma ba za a bi shari'ar musulunci ba. To kaga daga nan za ka gane ashe akwai bambanci hakika tsakanin shari'a da Maliki School of Law, domin in har Maliki School of Law shari'a ce tsantsa irin shari'ar musulunci, me yasa ba su ce sun soke shari'ar musulunci amma sun sa mazhabin Malikiya? To daga nan ne shikenan sai aka tafi akan haka, suka ce sun soke Larabci a matsayin official language, sun sa Hausa a arewacin ƙasa, Hausa ita ce yaren da za a rinka ayyukan office da shi. Daga baya sai suka dawo suka ce Hausa sun soke ta, ita ma an tabbatar da Turanci. To waɗannan su ne bayanan da nake yi kenan. Ashe in ka gamsu da wannan tarihi da wannan abu da shi Professor ya rubuta, hakikanin al'amari to ashe dama ƙasar ana aiki da Al-Qur'ani da Sunna ne. Sannan kai in kana karanta littafin ɗan fodiyo irin wannan ainihin wato littafi nashi Tamizul Muslimina min al-Kafiri, kamar yadda zaka ji a ƙarshe na kira zuwa ga a yi riko da Qur'ani da Sunna a bisa tafarkin malaman farko, a rinka karatun hadisan Annabi, a rinka karatun tarihin salafu, ashe wannan zai tabbatar maka cewa wannan manhajin da mazhabin da muka zo muna kira shine asalin da a wasu dan hodiyo. To sai dai kamar yadda nace, kuskure ya riga ya faru, wace hanya za a bi a gyara kuskuren? Hanyar ita ce na daya a yi ta karantarwa, na biyu a yi ta laccoci ana wayar da kan mutane, na uku a tsarkake zuciya a dogara ga Allah. Mu sani da cewa ba mutum ne yake gyara ba, Allah ne yake gyara. Sannan gyara ba Allah maɗaukakin sarki ya kallafa maka sai ka yi iya abin da ya fi ƙarfinka ba, a za ka yi ƙoƙarinka ka samar da. Yanzu wannan littafin da Professor ya rubuta mana, wannan littafin ya yi shi ne a kan lughal arabiya, amma duk wanda yake buƙatar cikakken tarihin Najeriya na gaskiya tun daga 1750 haka yace zuwa 1960, tun daga 1750 zuwa 1960, to duk wanda ya karanta wannan littafin jama'a zai taimake ka akan abubuwa da yawa. To kaga yanzu wannan aikin da Professor yayi ba karamin abu ne, ba tazara ce karama ya datse mana wajen tafiya dangane da gyara da ake kokarin tafiya. Domin yanzu a cikin wannan littafin mun ga tarihin iyayenmu da kakanninmu, mun ga tarihin yadda karatun soro yake da sauran abubuwa. Kamar yadda nake gaya muku, littafin Bab Fafuwa, tsohon ministan ilimi, The History of Education in Nigeria, wannan littafin shi kanshi da Professor Fafuwa yayi ya rage mana wasu abubuwa da yawa, waɗanda in muka karanta waɗannan littafan za su taimake mu wajen mu iya gano yaya tarihin ƙasarmu yake, yaya al'amuran mu suke, yaya kaza, sai ku ga muna ta kokari. Abubuwan da ba ku jinna kawo muku da yawa, banda abubuwan da naji a wurin malaman soro jama'a. Wallahi anan ne nake karantawa, sai kuma littafin Professor Galadanci, wani malamin mu shi ma daga Jami'ar Bayero, tsohon ambassador Saudi Arabia a abin nan Nigeria a Saudi Arabia. Professor Shehu Galadanci shi ma menene al-Arabiya fi Nigeria? Yan haya Islam din sun riga sun san shi ko? Al-Harakatu al-Arabiya fi Nigeria ko? Aha, wannan a cikin waɗannan littafan duk sun taimaka mana wajen mu san yaya tarihin mu yake. Domin bari ku ji, ana gyara al'ummar da take a yau da al'ummar da za ta zo gaba ta hanyar karatun tarihi. Saboda haka rubuce-rubucen da waɗannan masana suka yi mana, ni a wurina yana daga cikin gudunmawa da suka yi wajen samar da gyara. Don yanzu da ni da makamantana shekarunmu nawa ne a duniya, menene muka sani na tarihi, da menene aka yi a idonmu, amma yanzu rubutawa da suka yi suka aje mana shine, in muka karanta sai mu ga to haka ashe tarihin kakanninmu yake, to za mu yi kokari mu dabbaka wannan abu. Yanzu kullun na gaya muku, ba sarkin da zai gaya maka wannan, mewa shi ma bai sani ba. Dan hodiyo lokacin da ya ainihin giggina musu, ya ba su izinin giggina waɗannan wurare nasu, ba fada bace a matsayin fada, a markaz ne, markaz ne al-Islami. Kai sarki a matsayin wakilin dan hodiyo kake, dan haka ga ayyukanka. Kai ne shugabansu, shi ne ma'ana amir. Kai ne limaminsu, sallar juma'a, sallar idi, salawatul khams, daurin aure da duk abin da za a yi. Kai ne alƙalinsu, sannan kai ne malaminsu. Don haka ga masallaci nan, ga kotu, ga kurkuku a bayan gidan sarki, za a ga duk sarakunan haka ne. To sa'annan a cikin waɗannan littafan ne muke karanta, muke jin dan hodiyo ya karrara musu cewa su karantar da tafsirin Al-Qur'ani da risala da sahihul Bukhari. Yanzu samun wannan tarihin mai tsada mai daraja ya taimaki ni da irina. Yanzu mun gane, oh, ashe tarihin iyayenmu da kakanninmu shine tafsirin Qur'ani, karatun Bukhari da risala. To yanzu duk inda nake zaka ga ina bada muhimmanci game da karantar da risala, game da karantar da sahihul Bukhari, game da tafsirin Al-Qur'ani. Wannan shine asalin tarihin mu, kuma ba wanda ya isa attacking dinka akan wannan. Don ya ce ka zo da sabon abu, sai ka ce kana raya abin da dan hodiyo yake a yini. To saboda haka abin da nake so ku gane jama'a, ku yi hakuri, duk abubuwan da kuke gani na barna da kazantoci za su gyaru, amma za su gyaru ne da ikon Allah ba da ikon mu ba, sannan ba da karfin tsiya za su gyaru ba. Ku cire magana unuf, ba za su gyaru da karfin tsiya ba, za su gyaru ne da karfin Allah, amma ta hanyar ilimi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ku kudurce gina makarantu naku na kanku, kar ku kudurce cewa za ku yi kokarin mayar da makarantun gwamnati su zama naku. Har abada ba za ka iya mai da makarantar gwamnati ta zama taka ba, har abada ba za ka iya mai da makarantar wata kungiya ta zama taka ba. Wannan shine sirrin rikici da za ku ga ana ta yi da ko a makarantun gwamnati da makarantun kungiyoyi. Kaje sun dauke ka aiki a Haya Islam, su sun ce za su karantar da Jawharatul Tauhid ne, Ibrahimul Laqani, kai kuma ka ce a za ka karantar da Kitabut Tauhid. Sai ku fara ta taburza da kai da su kun yi tarayya a wajen kurkulu, amma wajen implementation na syllabus kun saba, kai ka ce ga littafin, su kuma sun ce kaza, kai kana ganin karantar da wannan bata ne, su kuma suna ganin karantar da naka bata ne. To in ka samu kanka a halin larura ta karantarwa irin wannan makarantar tasu, sai kai iya kokarin da za ka yi. Na ɗaya, ka yi ƙoƙari a ƙarƙashin abin da ka samu kanka kana karantarwa, sai ka yi ƙoƙarin fahimtar da ɗaliban menene abin da ya dace. Kun ji na ɗaya? Za ka iya wata dabara, an sanya musu littafin Jawharatul Tauhid, an sanya musu littafin ainihin abin nan Ibaatul Dijinna ko Hayatul Islam a cikin JS1 zuwa JS3, sai kai kokari ka zama karantar da su a cikin JS1, don za a iya. Saboda dama galibin karatun, saboda ba da gaske ake ba, sai a sanya kamar muwatta, sai a ce za a karantar da muwatta a cikin shekara 6, za ka iya karantar da su muwatta a cikin shekara 3, sauran shekaru da suka rage fa sai ka dibo littafai waɗanda suke na tauhidi sai ka sanya musu sharhu sunna ta Barbahari dan littafi ne dan karami na akida sai ka sanya musu nuniya ta Ibnul Qayyim ka sanya musu littafai irin haka sai karantar da su sai zama su makaranta kai musu nasu aikin kai kuma ka samu daliban nan ka fahimtar da su kaga wannan mataki ne na gyara amma ba lallai kuma fa sai ka gamsu ba wannan shawara ce tawa amma ina ga ya maka gyaran ana bin shi sannu a hankali ne na daya kenan hakan ka samu kanka a makarantun kungiyoyi sun kayyade yau kan cewa za a karantar da mazhabin malikiya sun ce ka karantar da ahlari sai ka sanya ahlari kana karantawa sai ka sanya ishmawi kana karantawa ba laifi bane ana nan kuma sai ka kawo littafin durrul bahiya sai ka karantar da daliba a hankali ko kun fahimta amma duk waɗannan ina faɗakar da kai ba za su gamsar ba kowane ɗalibi ya kudurce cewa in ya samu sarari to madadin ya je ya ta gina shaguna madadin ya je ta gina gidan haya ko to ɗaliban ilimi ku gina makarantu ku zama ku ne malamai da ke da wuƙa da nama akan makarantu wannan ita ce hanya mafi girma ta yaɗa da'awa ta salafiyya to mun ku gaya mana waɗannan karatutukan da nake wannan makarantar in ba dan ta wace ne na gina ta ba wace makaranta ce zan yi waɗannan karatutukan babu wani masallaci za a yi babu amma kaga yanzu ba abin da ya shafe ni zan zo in yi in baka gamsu ba na bude maka kofa ka zo amma dai baka isa ka ce a daina wannan karatun a nan ba kai asuwa lasta min al'iri wala min an-nafir baka cikin dalibai baka cikin bulo ana kai ba ginin makaranta ba kai ba ɗalibin makaranta ba to asuwa saboda haka a takaicen takaitawa in kuka lura da kukan da muka yi cewa a zamanin su imamu al-Baghawi wannan da'awa mummuna ta yaɗu ne saboda gina makarantu da yan bid'a suka yi a yanzu ma suna ginawa ko ba sa ginawa suna ginawa to amma in ya zama su suna ginawa ko kuma ba kwa ginawa ko kun fahimta jama'a ko kuma su su samu kuɗi su gina makarantu ko kuma ku samu kuɗi ku gina gidajen haya ko kuma su su samu kuɗi su gina makarantu ko kuma ku samu kuɗi ku abinda ya dame ku kawai ku yi ta bushasha ku yi ta canza motoci ku yi ta abubuwa na shirme rayuwarku ta ƙare ba ku samu kun gina wa ahli sunna wata alƙibla ba sannan ba ku fitar wa da ahli sunna manhajiya ba to sa'an nan magana ta gaba sai an haƙura an zauna wuri guda kamar yadda na ce yanzu in na biye wa kaina gayyata da ake gayyata ta local gayyata da kullum ba na garin nan jama'a idan na biye wa kaina zakin baki da a dauke ni a kai gari kaza in yi tafsiri a dauke ni shekara kaza a kai ni gari kaza in yi tafsiri sai zama a garin mu ni kuma ban dasa ta mu aqidar ba idan yau na biye ma gayyatar taro mu utamarat yau za a je taro Saudiya gobe za a je Misr gata za a je Saudiya jibi za a je kaza ina duban yan daloli da za a rinka bani na guzuri da sauransu da haka sai da'awa ta mutu dan haka idan ana son irin wannan da'awar ta wanzu hakikanin wanzuwa to waɗanda za su yi ta sai sun daure sun aje kansu a wuri guda kamar yadda Allah ya yi wa annabi wasiya sai kowa ya bi wannan wasiya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka hakurce wa kanka da waɗannan da suke bautawa Allah safiya da yamma wala ta'du aynaka ila ma matta an ha turidu zinata al hayati dunya so karka daga idan ka kana kallon wani abu saboda haka abinda nake bada shawara shine ɗaliban ilimi duk waɗannan yan koke-koke da kuke yi ai ba a iya kaza ba za a iya insha Allah wannan karatun da kuka ji an sa na sharhu sunna ai ba shine umdar ku ba a akwai azuzuwa kuma na aqida azuzuwa na tafsiri azuzuwa na karatun hadisi azuzuwan fiqh azuzuwan larabci da azuzuwan waɗannan abubuwa kuma da gurgurdan iko za a bi a bude me yiwa nan gaba in kuka duba jama'a muna da makarantu ga suna anguwar nan daban-daban nan bangaren yara maza nan bangaren yara mata nan bangaren matan aure nan bangaren maza idan mu aka kammala makarantun nan jama'a za mu iya wata shela cewa shikenan za a bude wasu azuzuwa na weekend za a bude wasu azuzuwa na dare za a iya bude wasu azuzuwa na kaza ka zo a cikin shekara ɗaya shekara biyu ko kuma weekend ka zo a koya maka wani abu duk irin waɗannan abubuwan sai an yi haƙuri shi da zuci ba zai kai mu ga ko ina ba saboda ba mu cikin budget ba mu cikin mutanen da suke kaddamar da neman taimako da sauran abubuwa. Wannan wani juhudul muqalli, wani dan kokari ne na wani mutum kwaya dai wanda ba kowan kowa ba a cikin society da rayuwa. So da gurgurdan abin da ya saukaka da gurgurdan abin da za a yi kenan. Babban abin shine kai a matsayin ka na dalibin ilimi, in ka ji an ce an bude za a fara kaza, an bude za a fara kaza, to sai kai tunani kai ka cancanta ka shiga, eh to kai kokari ka nemo kudin makaranta. Saboda muna waɗannan bayanan, hakikanin al'amari makarantar ba ta gwamnati bace, makarantar ba ta wata kungiya bace, babu wani wuri da zamu iya samun kudin da zamu gudanar da makarantar sai abinda muka karba a hannun jama'a. Shi yasa za a ji makarantar ta mutana da tsada, saboda babu wani dauki, babu wani taimako, babu wani agaji wanda zai sassauta maka radadi kai talaka. Mu kuma muka ce a to bari mu sanya kudi bakhisa, mu sanya kudi masu arha, wadannan kudin ba za su iya daukan mana abin da ake so ba. Saboda haka zaka ji mun ce za a fara diploma lokaci kaza, in tafiya tayi tafiya za a zo a fara azuzuwa kaza, za a fara kaza, duk gaba daya abin da muke cewa insha Allah. To sannan akwai malamai kuma suna ta karantawa a cikin gari, sai ka je ana koya maka abubuwa waɗanda za su taimaka maka wajen ka samu waɗannan ilmomi da muke magana. Domin barkuji, hakikanin al'amari jama'a yana daga cikin matsalar da in nazo kasan na gaba zan amsa. Galibin duk inda irin mu muka bayyana mu da muke da awa irin wannan, tambaya ta farko ita ce wai mu su waye malaman mu, wai shi albani waye malamin shi. Albani yana da malami don ubana bai iya wannan karatun ba, uwata bata iya wannan karatun ba, kuma ba wahayi aka yi min ba, to kai ka san duk siyata wannan abun akwai inda na koya, in ba haka ba kowa ma ya yi mana. Amma abin da suke tambaya shine wane ne malamin albani wanda aka ji shi ya shahara irin haka? Babu. Ai ba shahararre ne lalle yake haihuwar shahararre ba, ba shahararre ne yake graduating shahararre ba. Yana daga tambayar ita ce yanzu kai waye a malamin Abubakar Gumi? Ina son ka faɗa mini kwaya ɗaya malamin Abubakar Gumi, waye malamin Dahir Bauchi? Ba za ka san su ba. Saboda me? Saboda su ɗaliban ne suka shahara, shi malamin su ko malaman su ba lalle ne sun shahara irin su ba. To kullun tambayar ita ce zan zo zan amsa wannan a cikin bayanin da zan yi na alakata da littafin salon karantawata da abubuwa irin wannan. To kullun ana yin wannan tambayar, tuntuna ake wannan tambayar, amma su kansu masu tambayar sun kasa putin tambayar ne in the right way. Wato ba suna sha'a za a ce yanzu duk maganganun nan da nake jama'a hakan nan yadda uwata ta haife ni, haka na tashi ina wannan karatu. To ai ko in haka ne, to kuma wannan kuma wata mu'jiza ce. Ya kamata na ce muku lauhul mahfuz nake dubawa, ku ce sadakata ko kuwa? Ashe lallai koda wani ya ce maka to wai shi albani waye malamin shi, mu ba mu san malamin shi ba, kaga ce to amma abin da yake kana tunanin haka aka haife shi, to ashe akwai da yanda ya koya. So akwai abin da ba sai ka ce waye malamin kaza ba. Yanzu ba za ka ce wace ce uwata ba, dan baka taba ganin ta ba, ka ce ba za ka yadda ina da uwa ba sai in ka ganta, misali. Amma ganina dalili ne akan ina da uwa, ganina dalili ne akan ina da uba. To ganin wannan karatun da nake yi, ko ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba, da duk waɗannan bayanan dalili ne akan akwai wanda ya koya mu. To amma tambayar ce ka gazayi shine wai yanzu shi an taɓa jin wane ne malamin shi cikin waɗanda suka bayyana? Babu. Ba a baki na kake ji ba. Yanzu mako biyu ko uku da suka wuce akwai wanda nace maka malami na ne ya karantar da ni. In ka je a anguwar ma ba a san da shi ba, ba a garin ba, a anguwar ma ba a san da shi ba. To me kake tunani? Sai ya zama ya shahara iri na, sannan ni ma zan shahara? Yanzu cikin malaman bagawi mun zo mun faɗe su kaf, ba wanda ya rubuta littafi irin wannan na bagawi. Cikin malaman Bukhari ba wanda ya rubuta littafi kamar wannan na Bukhari. Cikin malaman Malik ba wanda ya rubuta littafi irin wannan. Cikin malaman Muslim haka. Ku an fahimta jama'a? Kaje ka samu wani ƙwararren injiniya ko ƙwararren likita daga ADU, kaje ka bincika waye lecturer shi, waye malamin shi, sai ka ji duk an faɗi wasu jigari-jigari. Sai kaga to ya aka shi ya kware haka, ka je ka samu wani bakanike kwararre nan tun daga tudun wada har sabon gari har ko ina ka je ka bincika wannan bakanike da ya kware waye ne bakaniken da ya koya mai sai a nema a garin karshen ta sai a rasa mewa wani dan koyo ne ya koya mai daga nan shi kuma Allah ya mai fatai saboda haka hakikanin al'amari akwai abubuwa ire-iren waɗannan waɗanda mun zo ɗan muqaddima ne waɗanda za mu amsa su amma babban abin da ni nake so ku gane shi ne yanzu samar da wuri irin wannan to nan gaba shine muke fatan ya fitar mana da zakakuran malamai so ba in ka ce yanzu ni kaina barin gaya muku tsakanina da Allah ban taba karatu a makarantar da take da malamai da littattafai da kayan aiki irin wannan ba ban taba yi ba ban taba yi ba to ina take duk zaria ban san ta ba ina take duk Kano ban san ta ba to in kace haka sai in a yanzu ne ake kokarin a samar to nan gaba sai kai tunanin idan mu mun fito daga sunkuru irin wannan amma mun iya samar da haka to ƴaƴan da suka fito daga irin nan su kuma fa to daga nan kaga an fara gyara kenan to haka ake yi yanzu mu muna cewa gashi daga cikin waɗannan asha'ira maturidiya kullabiya mutamazhibina da sauran sun karantar da mu yanzu mu kuma muna karantar da tsantsar salafiyanci yanzu waɗannan yaran da muke karantawa a hankali su kuma nan gaba in ma suka ji wannan bid'a dariya za su yi dariya za su yi akwai abokanmu waɗanda suka tafi jami'ar islamiyya ba su da aure daga baya suka zo gida suka yi aure suka je suka zauna da matansu shekaru 15 shekaru 20 ya dawo da 'ya'yan shi idan yaro ya zo tsakiyar Kano an sa lasifika in ya ji ana bid'a sai ka je yana cewa lai gunu na kaza ko me za su ce faɗin kaza ba su san ba kyau ba an haife shi a tsakiyar tauhidi da malamai masu hankali ya zo ya ji wani wawa yana tsakar da wucin jikawa ko me yasa ake mada haka Dr. Bashir Umar Ali shi ya fara haduwa da irin wannan Dr. Bashir an zo an sa dan shi ya ce umma wai baba me yasa suke wannan wahayi wannan hadisi yake faɗi na ƙarya ce kai nan Kano ne nan ba ma ne ce a je a yi mishi nasiha mana sai ta ce sai ka je ka yi mishi nasiha wai a je a yi wa malamin nasiha to ka gani to kun gan aka tafi yanzu irin wannan yaran me kake tunani in ya kai shekara 30 su ne yan sunna sak mun ko sai da aka yi gargada aka faɗi aka tashi har yanzu jini na zubewa daga hancinka na faso hanci da kai da sauran abubuwa har yanzu akwai kwarkwata da sauransu akwai kuma da abubuwa to dan haka gaskiya saboda Allah gyara zai faru insha Allah amma kun ji yadda ake gyara ne ina fatan kun gane yanzu wannan abin da muke ci gaba ne na da'awar Abubakar Gumi ci gaba ne na da'awar wasu waɗanda za su zo bayan mu sai kaga su ma sun ci gaba wasu salo sun fito saboda da gwargwadon yadda da inda da waɗanda ka samu kanka a cikinsu yana da tasiri game da irin da'awar da za ka yi yana daga amsar da zan bayar me yasa Albani kullun yana yaba Abubakar Gumi amma kuma da'awar tana shan bamban shine zamani ne ya canza zamanin daban ne ina fata an gane mutanen da ake da'awa cikinsu daban ne yanayin kuma daban ne so ba lallai iri ɗaya ba in Allah ya so jama'a gobe kowa ya zo da littafin sharhu sunna kai tsaye za a dira a cikin karatun insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan mun zo zan yi wani bayani wanda zan ba da uzuri in kuka lura za ku ga kwana 7 babu hutu kenan wato a mako kwana 7 ba hutu asabar lahadi sahihi muslim litinin talata laraba alhamis juma'a tsakanin muslim an sharh sunna tafsiri da fiqh sira ba hutu to kar ku manta akwai wani hutu wanda na tsara mana shine duk alhamis da juma'a na karshen kowane wata na musulunci za mu huta mu shakata ba wai hutu ne muke tabannin shi tabannin hutu irin na a'a hutu ne na mushakata mu je mu yi wanka mu yi wanki mu dan kewaya mu ma mu huta kawukan mu ma iska ta shiga iska ta fita ina fata an gane ba tunda in ka fahimci wannan bayanin na hafa ba hutu gaba da kullun za a yi karatu nan tsakanin magariba da isha sannan masu karatu da la'asar kullun za a yi karatu tsakanin azhar da la'asar sannan kwana uku kullun akwai karatun asuba da muke na fiqh to kun ga koda wasu ku suna da hutu, ni ba hutu kenan. In nace hutu shine hutawa ta jiki, ba wai hutu hutu na spiritual hutu ba, kamar yadda kristoci suke hutun asabar da lahadi. A'a, hutu na jiki ya shakata. Saboda haka duk ƙarshen asabar da lahadi ai duk alamin da juma'a, sannan kuma zan tunasar, ko da ban tunasar ba, ku tuna mini in tunasar don magana ta shiga cikin kasir insha Allah. Na sake koma ɗalibi ne ni a yanzu haka, ina karatun injiniya, ina masters ina, ina sake yin masters zance, ina sake yin masters a field na ainihin injiniya. Ana hutu ayin, ana hutun dole yajin aiki, ana nan ana ta taburza tsakanin masu ƙasa da masu karatu, me wa su daidaita. In sun daidaita an koma karatu, dole zai yi tasiri game da yadda karatu tukan za su kasance. Ina fata an gane. Duk wannan za a bani uzuri a kai. To in kuma ba a daidaita ba, wanda ba ma fatan kada a daidaita ɗin. In ba daidaita ba, sai mu zauna a yi irin ta gane. Kun san gane sai da aka yi shekara biyu ana yajin aiki. To amma daga nan aka shanshano ta, to mu ma an kama hanya. Jiya ne, yau ne, hutu zai yi, yau gashi an shiga wata na biyar. Allah ya gyara mana al'amuranmu. To shi ne dai, inda dai ta faɗi mu sha ce gare mu. In an buɗe jami'a mu je mu yi karatun boko, in an rufe jami'a mu zo mu yi karatun arabiya, shi ke nan. Aiki bai ƙare ba. Saboda haka waɗannan su ne, amma dai babban abin da nake cewa matasa, kowa ya ɗaukar wa kanshi gyara zai samu, amma zai samu ta hanyar ilimi ne. Sannan kuma kowa ya koma anguwarsu ya ga shi kuma wace irin gudunmuwa zai iya yi. In babu mafi ƙarancin gudunmuwar da za ka yi ko, sai ka ringa ɗiban kasusuwan wurin nan kana sa musu da magariba da inshansu ko da asuba ko da azahar ko makamantan haka. Zai taimaka musu su ma su ɗan fahimci wasu abubuwan. Sama za mu saurara ne insha Allah. Masu karatun azahar su yi haƙuri sai mako mai zuwa insha Allah. Don gobe ɗin nan a fara sharhu sunna ɗin cikin nishaɗi insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Na'am.